اسمي أمل، أمل بعيد كالألم، أمل يمزقه السأم، حلمي الحياة بلا حزن، ويطيب في قلبي الزمن. اسمي أمل، أنا اليتيمة لا أمل من الحياة سوى الهدى. الزور يسكن بيتنا والفقر يأوي حولنا، وأنا أمل. أمي الحبيبة تشتكي من جسمها المتالك، الداء يسري كالسهام فيها وترتعش العظام، وأنا أمل. أمل بأن ألقى يدا تمتد نحوي كالمدى، تشفي دموع المنهكي من اليتامى البائسين، وأنا أمل، وأنا أمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جماعة المستكاردم أجد وأن اللوكتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na majalisar malamai, inda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta GITV da kuma Alheri Radio. Shirin majalisar malamai shiri ne wanda Alhaji Dr. Huza Yashe yake ɗaukar nauyin kawo muku daga jami'ansa, wanda har kullum da mu da kai mai kallo da saurare muke haɗuwa wajen yi masa addu'a da kuma kai. Wani shiri ne wanda yake ƙoƙarin gayyato malumma na nesa ko kuma na kusa waɗanda sukan zo su karantar da mu abin da mu sani ba, su ɗora mu a kan abin da yake shi ne daidai don dacewa duniya da kuma lahira. Su waɗannan malumma waɗanda ba su gajiyawa da gayyatar da muke musu, muna musu addu'a da fata alkhairi. Allah ta'ala ya karfafe su akan wannan harka ta da'awa ya kuma sanya a miƙon. Wannan shiri ne wanda muka ɗauke shi a matsayin makaranta, domin makaranta ce za a koyar da kai, sannan kuma a baka lokacin yin tambaya ƙarƙashin abin da aka koya maka. Maka wannan shiri namu na majalisar malamai yana ba da dama ta yin tambaya bayan malam ya gama yin karatunsa, sai kuma a yi masa tambaya ƙarƙashin karatun da yake. Alhamdulillah, yau ma kamar kullum Alhamis 21 ga watan Sha'ban, hijira ta manzon tsira Annabi Rahama sallallahu alaihi wa sallam 1443, wanda ya zo daidai da 24 ga watan Maris a kalenda ta miladiya 2022. Allah cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa ya sake dawo da mu wannan majalisa don ci gaba da sauraron karatuttuka kamar yadda muka saba daga bakin malumanmu, a inda a wannan zama namu na yau muke tare da ɗaya daga cikin manyan malumanmu waɗanda suke ƙoƙari wajen koyar da mu addinin musulunci a gida da waje, ba dare ba rana, a masallatai da kuma kafofi na tare da zumunta ko kuma a social media da kuma talabijin da rediyo, wanda muka samu gayyatar sai insha Allahu ta'ala wato a Sheikh Abubakar Mukhtar Yola. Kar maka za a tura mu
alaikum.
Mutu lafiya.
Ya
ƙoƙari. Ya hanya kuma. Allah ta'ala ya sanya a hannun Allah. Bisa al'ada wannan majalisi a tare da cewa mara ya zo ai program amma ba na majalisi idan malami ne ne gabatar da shirin majalisi muka roƙi wata alfarma wurin sa ko muna fatan shi ma malam zamani ma alfarmar ko muna fatan zai amsa mana kuma ita ce tarihin malami a takaice don har kullum tarihin malaman mu abu ne wanda muke amfana da shi abu ne wanda ƴaƴanmu ke amfana da shi abu ne wanda yake kwadaitar da ƴaƴanmu ya shajja su ya sanya musu kwadari musamman janibi da ya shafi ilimi don haka muke neman alfarma daga wajen malam idan karanta mana kadan daga cikin tarihin sa musamman abin da ya shafi ilimi kai maka da shi
alhamdulillah rabbil alamin والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
نقال بنا في سن سيد المسلم من أبا الدنيا في أبا التاريخ إلى لايتنا وصعبوها
نعم
وبرن سوء أتينا قليلي tarihi na wa musamman da kaina amma dai tun da ka nemi alfurma ka ce ko da nan karatu ne
na'am
da ba shi ne karatu ne
na'am
ni dan asalin jihar Bauchi ne
na
yi fenya wani gari da ake cewa Kotok Alkalai Rilo Kwalegamba amma na yi karatu na farko a Kano na yi madarasa da abin nan Madrasat Islamiyya Al-Aliya wato kofar ruwa kenan Islamic Secondary School na ne Junior Secondary School sannan na yi SAS Senior Secondary School din Madrasatul Ulum Al-Arabiyya wa School for Arabic Studies. Sannan daga nan na tafi Jami'ar Musulunci ta Nijar na fara karatu a wannan jami'ar ne shekara ɗaya. Na bar wata na dawo Zaria na yi karatun zaure dama kuma ina yi a Kano. Na ci gaba a Zaria ma na ci gaba da karatun zaure na har Allah ya sa na samu Jami'ar Musulunci ta Madina. Na je na yi digiri na farko a can. Abin da ya shafi shari'ar musulunci wato kulliyatul shari'a sannan daga nan na dawo na ci gaba da na fara aiki a SCEO da a matsayin malami mai karantarwa bayan nan kuma na tafi Jordan na je na karo ilimi na yi masauki na ata digiri na biyu kenan shi ma duk abin da ya shafi shari'a wato hukuncin shari'a so yanzu ina ci gaba da aiki na kuma insha Allah a nan federal college for education na Yola
Allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma Allah ta'ala ya sa mu rayuwa albarka kamar yadda muka ce har kullun a takaice muke roƙon malamai su mana bayani kuma kamar yadda malamin ya fara kamar yadda muke tambaye shi bangaren da ya shafi ilimin shi muka fi kishiruwa a cikin tarihin su Allah ta'ala ya sanya albarka cikin rayuwar mu mu roƙi malamin ya mana karatu akan abin da ya shafi tausayi da kuma jin tausayi da jin kallon bangaren da ya shafi wasu mutane da wata kila ba su iya yin kuka amma sai muka yi malam ya rikice su ya musu kuka wato kukan masu rauni wannan shine maudu'in mu na yau kukan masu rauni da farko malam zai karantar da mu wane ne mai rauni wanda har yake yin kukan da ya kamata a tsaya a saurara sannan bayan malam ya sanar da mu wane ne mai raunin da yake yin kukan da ya kamata a tsaya a saurara sannan malam kuma zai karantar da mu fa'idar taimakawa mai rauni tun ma kafin ya kuka to bare kuma ga in ya fara kuka fa'idojin sa na duniya fa'idojin da baka samu tun a ran duniya da kuma fa'idojin da baka samu zuwa ga gobe kiyama sannan kuma bayan malam ya gama wannan karatu za a zama lokaci da za a yi mamarin canji da insha Allah ta'ala wannan shine maudu'in da malamin zai muku karatu akai a cikin shi akar makan ba bismillah
to bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi
kamar yanda aka ambaci topic din kukan masu rauni
na'am
kenan mu ne za mu musu kuka za mu koka musu ko za mu koka wasu dangane da lamarin da suke ciki to mun sani addinin musulunci ya gino ne akan kyawawan ayyuka waɗanne ayyukan sun suke kai mutum aljanna su suke sa tsira daga wutar jahannama sannan kuma su ne suke nuna imanin mutum cewa mutum mai imani ne mai tsoron Allah ne to ayyukan sai suka kasu kashi biyu akwai aikin da kai kaɗai zai amfana in ka yi shi muna ce masa annaful qasir akwai kuma aikin da in ka yi shi amfaninsa zai shafe ka kuma zai shafi wani shi ne annaful muta'addi wato shi ne kamar tausayawa gajiyayyu da kuma taimaka musu kullum malamai abinda suke cewa shi ne annaful muta'addi khairu min annaful qasir duk aikin da za ka yi amfani ka yi amfani ɗan uwanka to ya fi akan aikin da kai kaɗai zai amfana to galibin mutane ba su damu da damuwar wasu ba sun damu da damuwa ne nasu na kansu alhalin kuma ubangiji subhanahu wataala ya ɗora maka bayan ka kula da damuwar ka kuma ka kula da damuwar wani matuƙar za ka iya bal wannan ma shi yake nuna imaninka da tsoron Allah ka kuma zai sabbaba maka nasara a duniya da lahira gaba ɗaya duk lokacin da aka ce wannan aiki ne na agaji ko na taimako ko na tausaya wani to gaskiya masu imani da tausayi su ne suke iya yin sa kuma sau ɗin kaɗan ne a cikin al'umma amma wanda ya damu da kansa da iyalansa suna da yawa kuma su suka fi yawa ma a cikin al'umma to shi ayyukan alkhairi duk lokacin da aka ce ga wani ɓangare nan shi ba a cika kulawa da shi ba ya kamata kai kuma sai ka kula da wannan ɓangaren tunda sauran ɓangarorin akwai masu yi sun toshe nan an raja a can to sai ka dawo nan sai wannan ya zama ya fi amfani kuma duk lokacin da za ka yi ya zama tsakaninka da Allah za ka yi kuma kar ka yarda shaitan ya shiga lamarinka wato shi ne ka tsaya kana tunanin zan yi ko ba zan yi ba matuƙar ka tabbatar alkhairi to shaitan zai iya sawa ka fasa ko kuma ya rage maka wannan aiki din sai ka yi shi ba yanda ya kamata ka yi shi ba to shi yasa musulunci dukkan ayyukan alkhairi yake faɗaitarwa a yi gaggawa wannan shi ne abu na farko da zan fara magana a kan ubangiji subhanahu wataala yana cewa fastabiqul khairat ku yi rige-rige wajen ayyukan alkhairi kaga kenan kar ka yarda wani ya riga ka idan wannan ba Allah yana buƙatar taimako to kai maza maza kar wani ya riga ka kai kai kamar yin an tashi wani aikin addini kai maza maza kada wani ya riga ka haka Allah ta'ala ya yi umarci mutane su shi yasa malamin fiqh suka kafa wata ka'ida suka ce al-isaru fil qurbi makruhun wa fi ghayriha mahbub wato ka fifita wani yayi wata ibada wanda kai zaka iya yi maimakon kai kai ba a so makruhi ne amma in abun duniya ne ka bari wani ya samu ba kai ba wannan kuma abun so ne kaga in aikin alkhairi ne to rige-rige ake kar kai da wani ya riga ka ko sahun gaba ne hakanan amma idan aiki wani rabo ne na duniya to za ka iya daga kafa wani ya samu kai baka samu ko da kana kwaɗayin abu wannan shi ne siffar sahabbai na Madina da ubangiji ta ke cewa yi ufi wani ala an fufi yin walau kana bihin khasasa suna fifita muhajirin su samu abu ko da suna da kwaɗayi a kan wannan abu so wani ya nuna imaninka shi ne al'isa to amma abadin ibada a karka ce a tun da wasu suna yi aimo ba sai mu ba rige-rige ake ba mai ɗauke maka ubangiji ta ce wa sari ila mafiratin rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu idal muttaqin bi gaggawa zuwa ga ayyukan gafara da ayyukan da za su kai ku aljanna wanda aljanna an ta yi ta don masu tsoron Allah ne to ubangiji ta da yi bayani kan aljanna da irin ayyukan aljanna da ni'imomin da ke cikin aljanna sai ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun a cikin a irin wannan ne fa ake buƙatar tsere rige-rige wannan yayi ana gasa akan wannan abun kuma tsakani da Allah za ka yi to saboda haka irin waɗannan ayyuka din suna buƙatar gaggawa ka yi su da wuri ayyukan alkhairi wani yana cewa ma ba amsukal mazi shahidan mu'addala wa aqabahu yawmun alayka shahid wa in kunta bil amsi ikhtarafta isa'atan fabadir bi isanin wa anta hamid wa la tulqi fi ila salihati ila ghadin wa rubba ghadin yati wa anta faqir jiyan ka ta wuce kuma jiyan nan tana maka shaida akan abin da ka aikata yau din ka kuma ta zo wannan yau din shi ma zai duba ya ga me zaka aikata wannan ranar me zaka aikata za ta maka shaida ranar alkiyama yace to idan laifi kake yi to kai gaggawa wajen tuba da koma zuwa ga Allah subhanahu wataala in kai haka sai a yi ba maka kar kuma ka jinkirta aikin alkhairi wanda zaka yi yau kace sai gobe zan yi shi wata kila gobe ya zama baka nan wata kila gobe ya zama baka nan bani ta da bada labarin masu nadama ranar kiyama wanda zan za a zo daukar ransa sai dinga nadama sai ya rabbi ina ma zaka jinkirta min zuwa ni dan lokaci ne sadaka in kasance daga cikin mutane ke to da me yasa baka yi sadakan ba me yasa baka yi ayyuka na alkhairin ba wai kai kana tunani a sai gobe zan yi ko jibi zan yi kana nan sai mutuwa ta zo ta mamaye ka kanka aka sai ka kasa wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa badu bil amali shaqqa ku yi rige rige wajen ayyukan alkhairi akwai abubuwa guda uku da ya kamata a lura da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to kada kana da wadata ka jira wai kana jiran talauci ne sai ya zo zaka yi ai shi talauci idan ya zo ya buge ka zai mantar da kai komai da komai duk mutumin da yake da wadata bai yi ba to yana jiran sai yayi talauci ne zai yi in ya talauce da mai zai yi ba abin da zai yi ko sannan tunanin talauci yakan sa ka manta da abubuwa da yawa saboda abin da ke gaban ka su mai bukatun ka to idan kana da wadata ka karfafa imanin ka kai ayyukan alkhairi ko kuma idan talaka ne yana jiran wadata ne wadatan da take sa girman kai da jiji da kai idan kana kai talaka ne kana da abin da za ka yi don aikin alkhairin da ke makon kowa gurgudun ikon sa zai yi juhdul muqill idza ataka na'ilahu wa muqsir fi dina fa judu siyani idan mutum bai da shi dan baka gurgudun abin da yake da shi to ai shikenan da wanda ya baka mai yawa duk ne don yana da yawan zai baka to karkare ni aikin alkhairi da zaka yi la taqiranna min al-ma'ruf shay'an karkare ni aikin alheri da zaka yi inji magana kuma yace kada makwacciya ta rena abin da zaka ba makwacciyan ta koda ko kotan akuya ne an yi farfesu kaga dai ba na ma a jikin sa hada da romo to kowannan ne insha Allah kore mata kata karkare ni saboda haka abubuwan da zaka bayar dan kadan din to ka bada shi karkace wa sai na zama mawadaci to mawadacin nan zai waka zama mawadacin kuma sai ka gawa ta shige ka girman kai talakan ma bai isa matsa kusa da kai ba bai isa mai zo kusa da kai ba haushin sa kake da yawa akwai mawadatan da hali yanzu kai da kake cewa sai ka samu wadata kafin kai to ai in wadatan ta zo wata kila wadatan ta sa maka girman kai ba za ka iya wannan ba sai shi ne zai sa maka dogon buri kana neman ka kai wani mataki to iya gurgurzo abin da kake da shi shi za ka yi wanda sun ce ko kana jiran rashin lafiya ne wannan ya zo zai lalata maka jikinka ba za ka iya cewa a yi ba ba za ka iya yi ba za ka ce maka ayyuka ba za ka ce ayyuka to yanzu kana da lafiya ka yi aiki da lafiyanka ka taimaki wanda za ka taimaka ko kuma kana jiran tsufa ne tsufa da yake karar da mutum kwakwalwanka ta yi rauni hankalinka ya rauni jikinka ya rauni ne za ka iya yi komai da dai amma to kar ka jira wannan kana matashi ka tsaya kai ayyukanka na alkhairi ka tsaya kai taimakon da za ka yi ko kuma kana jiran mutuwa ne wanda yanzu za ka zo ka kauce ka in ka mutu kuma shikenan komai ya tsaya ayyukanka gaba ɗayan su so tsaya kuma mutuwan nan kai tsaye za ka zo ma'ana bakatan baka shirya ba shi yasa nake cewa ghafilan anil amal wa gharrahu tulul amal al maut ya'ti bakatan wal qabr sunduqul amal yawan da yake kana baya ayyuka na alkhairi to ka sani ko mutuwa za ta zo maka kwatsam kuma abin nan sabari shine akwatin aikinka nan ne za a ji maka ayyuka to mutum yana imar da sa ce to wai mutum bai aiki alkhairi yanzu ba yana jiran sai mutum ne to in ka mutu ai akwai wanda suka nemi su dawo kuma ba a dawo da su ka sala qawmu bi harruju'a to ma rajau to da ka kane ni ka dawo ma ba dawowa za ka yi ba yace ko kuma mutane suna jiran dukkan ne sai ro gaibi ne ta shi duk da in yazo ai idan baka karfafa imanin ka ba za ka yi imani da shi ne ma ka bar musuluncin gaba ne yanzu sai shi Allah ne to dukkan kake jira amma an ka karfafa imanin ka dukkan in yazo ba yanda iya da ko kana jiran alkiyama ce wanda alkiyama ita ta fi masifa in ta tashi kuma shikenan yau abin na wannan lokacin ma la yanfa'u nafsan imanuha lam takun awana min qabla aw kasabat imani ya khaya rana ta fito yana ta ma duk wani wanda ya imani ma ba za ka rawa ba ko in ka da imani kace za ka yi ayyuka alkhairi ba wanda zai karbi aikin alkhairi ka ko da haka ya kamata mutane su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala su dinga ayyukan alkhairi na ibada da na taimakon al'umma to talakawa ko kuma masu rauni suna kuka su wane ne masu rauni kamar da ka tambaya su ne fatirai su ne miskinai su ne marayu su ne zawarori marasa miji tsofaffin da ba su da ya'ya yan gudun hijira mata da sauransu duk wani wanda bai da galihu a dun za ka yi cewa marasa galihu su ne masu rauni ko dai su yi kukan da bakinsu ba su da shi su je su roƙa ko kuma halinsu ya nuna kuka suke na abu wanda ba sa roƙa su yi waɗannan suna neman taimakonmu suna neman agajinmu suna da lalurori suna rashin lafiya suna buƙatan abinci suna buƙatan wurin zama suna buƙatan tufafi suna buƙatan magani suna buƙatan duk abubuwa na rayuwa kuma ba za su iya nema da kansu saboda raunin da suke da shi suna buƙatan kulawarmu to waɗannan dukkan wanda ya damu da damuwan irin waɗannan to Ubangiji ta'ala zai damu da damuwa Allah ya kan biya masa buƙatansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi neman ma masu tsaroni ne ke yana cewa ibuni du'afa fa innama tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum ku je ku nemo min masu rauni ku kawo min taimake su domin ana taimakon ku ne ana azurta ku ne da sababbin masu rauni wato idan kana tallafa mai rauni kana yayi masa damuwansa ko kuma Allah ta'ala sai tallafa maka yayi maka damuwoyi sannan sai dinga baka nasara a cikin dukkan abin da kake a sike nan arzikin da muke samu da nasarar da muke samu a rayuwa wato yana da alaka da taimakon gajeyu da muke taimakon masu rauni tausaya musu agaza musu cire su daga cikin halin da suke ciki wannan shi zai sa Ubangiji ta'ala sai taimake ka
kuma Allah zai yi daukan su daga bayan
gida na'am za mu iya zan zo kan wannan ko ba mu fara abu na farko idan mun dauki fakirai fakiri ko miskini shine wanda yana da bukata amma abun hannunsa bai zai ishe shi bukatan ba ko kuma kwata-kwata ma bai da kuɗi wannan zai shiga halin damuwa da baƙin ciki idan ka taimake shi Ubangiji subhanahu wataala zai taimake shi manzala kuma yana cewa man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama dukkan wanda ya yaye wa munini baƙin ciki a nan duniya Allah zai yaye masa baƙin cikin lahira baƙin cikin lahira so da haka kana yaye wa mutane damuwa Allah ta'ala yana yaye maka naka
damuwa
lahira ta duniya ba za a ma hada ba ai sai sa Imam Nawawi da yake sharhin hadisin nan yace to wannan hadisin ya nuna dukkan wanda yake taimakawa gajiyayyu yake damuwa da damuwa su yana yaye musu baƙin cikin su to wannan hadisin ne zai cika da imani yace don kafuri ba za a yaye masa ko baƙin ciki da ba duniya kada wannan aikin imani ne ke ko da ka duk me yi wannan alama zai cika da imani ne idan yana tausaya wa gajiyayyu sannan maza kuma yace man yassara ala mu'sinin fi dunya yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah wanda yake saukakewa wanda yake cikin halin wahala a rayuwa ba ko sai bai da shi kwata-kwata ba yana da shi amma da kin da girde a daddare to Allah ta'ala zai saukake masa al'amuran sa duniya da lahira kaga anan duniyan ma bukatun sa za su daina
riba biyu
ga na duniya ga na lahira bai addu'an su ma kawai ya ishe ka idan kana yi zaka zana ta Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya maka albarka addu'o'in da suke waɗannan masu rauni suna da tasiri za su taimake ka idan kana samun nasara a al'amuranka kuma Allah ta'ala ya sa albarka a arzikin amma da zaran ka rasa irin wannan shi za ka ga mutum sai ya zama mawadacin ma ko mai wani matsayi amma ba albarka a rayuwarsa saboda talakawa ba sa masa addu'a masu rauni ba sa masa addu'a to manzon Allah ya ce in ka saukake wa irin waɗannan to Allah ta'ala zai saukake maka rayuwarka ta duniya da kuma rayuwarka ta lafiya inna wa nazika ta wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi Allah yana taimakon bawa matikar bawa yana taimakon dan uwansa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi duk wanda ya damu da bukatar dan uwansa Allah ko zai biya masa bukatansa kai ne wani kila ka manta ma da naka bukatun kana ka fama da wani Allah kuma zai biya maka naka harshe na riba ce duniya da lahira so bai kamata mutum ya zama bukatansa bukatan kansa ne kawai shi babu ruwansa da bukatun mutane ba na kewaye da kai a wani hadisi manzo sun ake cewa la an yamshi a adukum ma akhihi fi hajatihi khairu lahu min an ya'takifa fi masjidi hadha shahr mutum ya tafi da dan uwansa ya raka shi don biyan wata bukatansa yafi ya yi itikafi a masallaci na wannan wata biyu itikafin su shi kadai wata biyu a masallacin magalatar sa
bai
kai wancan ba ai wancan kai kadai itikafin ka zai amfana wannan kuma zai amfane kai amfane shine annabul mutaaddi kenan to duk lokacin da ake maganar taimakon fakirai da taimakon miskinai taimakon mara lafiya to kar ka hararo wai shi din kawai kake taimakawa kana taimakawa kanka kai me yasa wani Allah ya masa arziki amma kullu yana cikin damuwa ba ya iya bacci ba ya iya cin arzikin sa ma saboda bai damu da damuwar wani ba sai Allah ya kwashe masa albarka abu me yasa ba bacci sai masa allura ba ya samun addu'an talakawa ba ya faranta wani rai bare ubangiji ta Allah ya faranta masa rai ya faranta masa zuciya sa saboda aljaza'u min jinsil amal sakamako daga jinsin aiki abinda kai haka za a yi maka hal jaza'u al-ihsani illa al-ihsan ai sakamakon kyautatawa shine a kyautata maka kai ma to da ka in kana kyautatawa bayin Allah to kai ma ubangiji subhanahu wa ta'ala zai taimake ka to sannan wayannan fakirin sai zuwa ka su kashi na akwai ma su roko akwai wanda ba sa roko na dukkanin su suna da haƙƙi a kanka da mai roƙon ma da mai roƙon duk da cewa roko a musulunci haramun ne in babu bukata to amma kuma in mai bukata in ya roka ya zaka yi Allah ta raya da ya faɗi bayan istiqomi bayan Allah ya ce wallazina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lisa'i wal mahrum mu'mini su ne wanda a cikin dukiyoyin su akwai haƙƙi sananne ga mai roƙo da wanda ba ya roƙo ai wani zai zai wani ba ka san bukatan sa ba sai ya zo ya roƙe ka wani zai faɗe maka in kana da alika taimake shi gurgurdan iko wani kuma ko ya za a yi shi da zai roƙa ba kuma kai ka gane cewa yana bukata din to sai ka taimake shi kuma musamman ma idan ya zamana a lokacin da ya zamana mutane ba su damu da taimaka wanda ba sa roƙon ba to kai kuma sai ka mai da hankalinka akan wanda ba sa roƙon yanzu fakiri mai roƙo kam ai ya bayyana buƙatar wannan ya bashi kaɗan wannan ya bashi kaɗan to wanda ba roƙo ba kila ba a san da shi ba ya ci wancan buƙata shi yasa manzo Allah sun haike cewa laysal miskinu allazi taruddu tamratu wattamratani واللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي يتعفف مسكيني باشيني وان دان يزو يبارا ذا باشي دوما دوما دينو دي دينو دي بي شي كان يقوم مسكيني شيني وان دان يتعفف يكي تاميوا واتو مسكيني ابن توسي شيني وان دبارو ميروكو كان اي دي سامو ان وان دان يحناش وان دان زي باشي تو كي كما سيكا دوغو تسوها ني وان دبارو سواس كي تكين داموا wani ma bashi ne ya masa kanta kana gani yana sa riga na bashi ne ba ya ce da gidansa sai da bashi kuma bashi yana ta yana talabtuwa a kansa ka ga yana cikin damuwa da bakin ciki idan ka zo ka yaye masa wannan bakin cikin sai Allah ta'ala ya yaye maka bakin cikin duniya da lahira so wani hadisi manzo sun yana cewa laysal miskinu allazi yaqufu 'ala an-nas taruddu tamratu wat-tamratani wal-luqmatu wal-luqmatani ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يكون فيسألونه مسكيني باشيني واندا واتو يكي ياو اكم متاني يهي برا ادم باشي كتن وانتي باشي كتن اي مثالي دا دبينو دا لوما باوسو اكي نفي با نيرا بير نيرا بوما نيرا عشيري نيرا قري بير وانتي باشي وانتي باشي انقوانو شنكافاتيو باشي كنا ساما وانتي زي ركي جنان ساما وانا باشيني ابن توسيبا ai in wannan ya hana shi wannan zai bashi wane ne abin tausayi miskinin da bai da wadata kuma ba a san ma bai da ciwo bazanta na a bashi sadaka kuma baya tashi ya tambayi mutane to kai idan ka gano wannan ba shi ne muhallin ba da taimakon ba wannan wani ya bashi wancan to wannan fa babu wanda ya gashi ba a san da shi kuma
yana
bukata
ya
kame ya ke wannan sun kasu kashi biyu kenan ba sa ba amma dukkanin su dai suna da bukata duk ma bukata ne kuma kowanne Allah ta'ala ya ce suna da haƙƙi a cikin dukiya ba
da maka la don akwai wani ban san shi ne malam zai kira shi ba za a ga wasu lokutan sun masu lauroni za a ga mutum ya da ce wa kasa a jikin sa sai kuma tsoro ne shi da ya kun ya bara sai ya rika ɗaukar wani abu yana dan tsirawa ka gan shi ka gan shi kan shi wannan abin da yake tsirawa yana da ɗan yi tsawa ba shi da ba lafiya da zai wannan sana'a
ta ai wannan shine babban abin tausayi yanzu mutumin da yake da rauni har yake iya sana'a to shi yake cancanta a taimaka sai da wanda ba ya sana'a kaga wannan dai ya nuna cewa shi ba bukatansa ba baran bane ba yana bara ne don ya tara kuɗi ba shi yana da bukatan zai iya barin don ya ci amma kuma ya kame kansa yana yin wata karamar sana'a sannan ko ba za ta iya rike shi ai maza sama yayi umarni da a taimaki masu sana'a amma cikin munan tabi'u manya manya yace autasna a autu'inu sami'an ko ka taimaki mai sana'a kaga irin masu kananan karfin nan zo ma suna bukatan taimako autasna ali akraka ko mutum baya da dabaran yin sana'a sai kai sana'an kana kan bashi yana ci ka ware wani abu daban wannan wani za a dinga taimakawa da shi dukkan wannan musulunci ya zo da wannan saboda haka irin wayannan wanda sana'a ma ba za su yi ba suna da rauni akwai bukatan a taimake su kuma ko da suna sana'a mai sana'an ma idan aka karfafa sana'an sa ai zai da yana taimakon wani shi ma
ana yi taimaka musu ta hanyar sayan abin da suke ko kuma ba a sayar ba a ba su da
wani abu ko a kara musu jari shi ne taimakon mai sana'a yanzu misali yana dan sai da abu dan darin sa bai wuce 20,000 ba sai ka kara masa kun dan katin waya ka ba shi 50,000 ya kara sana'a ko 100,000 ko 500 500 kaga wannan shi ma zai ci gaba da haɓaka abun har ya taimake shi to shi ma wannan yana daga cikin abin da masu taimako dewa suke gafala a kansa idan an ga mutum yana dan sana'a dai sai a dauka shi kan wai bai da matsala sai a je wanda ba sa sana'a to kuma za ka samu wanda ba sana'a yana da karfi to shi ba shi fi cancanta ma a taimakawa za ka samu ya fi wadata fiye da wanda yake da sana'a ba da karfi wanda ba da karfi za ka samu akwai bashi a cikin sana'a da kire yake samu abin da zai tafi ina yi ne kawai don ya kare mutuncinsa da addini da bai je ya saka ba bai je ya kwace ba bai je wani har inci ba bai je ni fara ba ai wannan abin tausayi ne mutumin kirki ne yasa duk wanda kaga yana talle a kansa ko yana turo wani abu a bayar ko sana'a dai haka ta masu karfi haka ko yar karamar sana'a to wallahi ba wa Allah ne to ai wasu sun fi shi karfi suna zuwa su yi sata ne wasu abun nan har inci suke wasu ko wannan wanda zai cin bashi ne ya san ba zai iya biya ba wani ko zai je bara ne ta sadar ya ta neman a bashi taimako duk zai zuwa da mutuncinsa kuma yana da karfin da zai iya yi
kuma ya zo da ana amfani da shi yana bada bayani
sai da dukkan mutane wani kawai shirme aikin abun da zai taba addinin sa ma yake to kaga in kaga mutum yana yin sana'a irin wannan kananan sana'o'i to wallahi malam abun ajinjina ba sai sai akwai wasu irin sa saka ma suke wasu kinnafi suke kuma suna cewa wai sana'ar suke so kaga irin wannan sai a karfafe su a karfafa musu kai a matsayin ka na mawadaci in ya dauko kayan sana'a sai ka saya gaba ɗaya ma sai ka kaji shi ko ka taimake shi ka saya da tsada yanda zai ci riba ko ka dauki wani abu ka kara masa jari in ka cire zakka ka bashi to amma mutumin da ba sana'a yau in ko miliyan ɗaya ka bashi zakka ba ki kafin lokacin zai ce bi Allah alaji bana ma fa muna ciki ta mutu amma mai karawa sana'a ka bashi miliyan ɗaya ba ki da shi ma cirewa zai yi sai taimake wasu to kaga irin wannan duk suna cikin kuma bukatan masu raunin da ake cewa a taimake su to saboda haka talakawa da miskinin kuma suna kewaye da mutane kuma su suka fiyawa a cikin al'umma in ka taimake su ubangiji ta Allah ya taimake ka sannan ka faranta musu rai Allah ya faranta maka rai ka taimake su ka tone bangare suke da matsala ta bangaren abinci bangaren wurin zama bangaren tufafi bangaren makarantar yaransu ko makarantar su a kan kansu ko bangaren abin da ya shafi magani wani zaka ga bai da lafiya yana yawo da takardar maganin nan bayan da zai je wani kuma ba zai je asibitin ba ma wallahi zaka ga iyalinsa yaronsa bai da lafiya sai ai wata uku ana ta fama wai gargajiya ake yi to in ya je kimi ma bai da kuɗin da zai sai magani yanzu wannan in ka taimake shi Allah ba zai taimake ka wani bai da abinci wasu yaransa suna neman su lalace saboda talauci ba a iya sa su a makaranta sai dai suna yawo a cikin yara zaune gari banza su je su lalace idan ka taimake shi ka ɗauki ɗawainiyar makarantar ƴaƴansa ba ka taimake shi ba ai za su tashi cikin tarbiyya to duk irin wannan ya kamata ana abin nan ana kula da su
kuma kala wani misali da ka bada baya na wani ciki yawo da kasar da magani a saboda yawan rashin lafiya wasu sukan ce akwai makarantar da cikin su da mutum zai yi gani
yanda za ka yi shine in bai bayyana maka ba ƙaryan ba ne ka ɗauka gaskiya ne ko shine gaskiya magana in ya bayyana maka ƙarya ne shikenan in kai shakka ka masa wasu tambayoyi da zaka gane da kuma amma da zai don akwai masu yin ƙarya shikenan duk wanda zai nemi taimako sai a ce ƙarya yake yi
amma shi Allah ya yarda kace za ka bincike kafin ka taimaka
da ta yarda in kai shakka shine yana cewa in akwai tuhuma amma in ba tuhuma duk wanda ya roƙa ka bashi shine ƙa'ida ta shari'a bisaili wal mahrum da wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba zai yana da haƙƙi a kanka amma in akwai tuhuma a ciki sai ka masa tambayoyin da zaka gane gaskiyar ka. Misali yanzu mutum ne zai ce maka shi wallahi ya taho daga ina muke ne a Kaduna muke ko yawa sai ce maka daga Maiduguri ya taho misali garin bare bare ya zo nan wallahi bai da kudin mota ya zo wajen wani dan uwansa ne bai da kudin motan da zai koma yanzu ya rasa yanda zai yi ke samu dan uwan ba yana son ya koma garin su dama zumunci ne kawo shi don Allah ya taimake shi da kudin mota sai ka buga wani a tasha inda ake lodin kace to da Allah ga wani ku sashi a mota ka je ka sashi a mota shikenan idan ka in kai shakkan sa kenan saboda haka in ba in makareci ne ba zai je ba kuma ko ya je tashan zai zaga ya da yawa an saba yin wannan ko an saka shi a mota zai fita dama an ka sai sai ka direba to idan yace zai fi da ka bashi kudin mota zai saukar ka bashi to kaga nan ake gane irin wayannan ba kai shakkan ka ba kuma sai ka bashi so akwai masu yin ƙaryan amma kuma kada fa masu ƙaryan a biye musu kuma masu gaskiyan ma ya zama ba a taimakon su ya zama duk wanda ya zo ya faɗi wata buƙatar sa kuma wani ya ɗauke shi makaryaci ai akwai laluran da yake sa a yi bara
za ka ba ne ƙaryan ƙarya shi tana iya hana mutum ya samu
ladabi wallahi ba zai hana ba zai hana ba izra jamilan ولو في غير موضعه ولن يذيع جميل اينما زرع ان الجميل وان طال الزمان به وليس يحصده الا الذي زرع كشوكا ابو ميكيو كو با مالي زو ان كشوكا ابو ميكيو باو مي جربي شي سي كاي دا كشوكا شي اكوي حديثين قصه متون اوكو كو كو مو ولي متون دي يوم متون اوكو صدقه حديث ني من تتي في البخاري وني يزو تي والله يوسي ناي صدقه ينا فيتا كو سي با براو صدقه دي تنيو barawo da gari ya waje ai ga dai amani sadaka sai ka tikka je kuma ne ya ba barawo sadaka an gani zai tashi sai Allah ya dai kabaro kon Allah Allah tiyo kuma abin nan barawo na ba sadaka sai ke to yau diddire dan sake yin wata je je ga wata mata ai ba ta sadaka sai karuwa ce haka waye gari yana ce wani ya yi karuwa sadaka sai dan ma ya kama roƙon Allah ta'ala sai da mishi sai ya Allah karuwa kuma shi ba haka ne niyan sa ba washi gari kuma yace wallahi zan yi saki zan yi sadaka da daddare da daddaren da yafi dai ba da sadakan a sai mawadaci ya ba wani ne arziki ya ba sai aka waya gari aka ce la wani ya ba mawadaci sai saka da kai ya tsara mai karfi karfi shike na ganin sai taji sai aka turo masa mala'ika a tsoron mutum aka ga masa duk sadakan da kai guda biyu na Allah ya karbe su yace kaga bara wannan da ka ba wata kiyar dama talauci ne yake hana shi sata shike nan zaka ba shi barewa sai ya kame da sauri mana karuwan nan wata kila talauci ne yasa take karuwanci yanzu da ka bata sai ta kame ko dai ta dena gaba daya ko ta dan rage zuwa lokacin kudin su kai kaga an samu sauki yayi yace wannan mawadacin kuma da ka ba wata kila shi ba mai yin sadakan bane wannan bashi da kai nan sai ya sa masa imani ya ji shi ma ya kamata yana bayarwa me yasa wannan ba Allah ya bayar ni ba na bayarwa sai zama mai bayarwa so da ka ga mutum ya zo ya maka ƙarya ka bashi me ne
wannan
hadisi ne ga cici ko da haka don ka ba mutum in ka kaddara ma ƙarya ma ka ba shi to sun za ka samu lalan taimako za ka samu lala to in abin yayi yawa ne ya dauke shi sana'a har aka gane shi sai ka zo rabe shi kamar kamar sama to abin da kake ba daidai bane yawa ba a yin haka maza su ma ya hana yin bara babu hujja ya hana yin ƙarya za ka zanu mas'alatu bi adikum hatta ya Allah azza wa jalla wa laysa ala wajhi mas'atu lahan kudi na sadaka har wato gaba ɗaya mutuncin sa ya zube ya je lahira ba da mutunci ko kadan aka yi da wannan wanda sun ce ka dauki igiya ka je kai itace ka dora a bayan ka zo ka sayar shi yafi maka akan ka tambaye mutane sun baka ko sun hana ka to sai ka masa nasiha ka masa wa'azi to amma duk mai aikin alkhairi ya sani fa aikin alkhairin sa ba ya faɗo a ƙasa banza in dai kai don Allah to ubangiji ka Allah zai baka zai baka lada zai baka lada to daga cikin gaba ta gaba shine akwai marayu marayu masu rauni ne suke da shi su ba za su iya fita su nema ba su da hankali ma da za su ne don wanda ake cewa maraya shine man mata abuhu qabla bulughi wanda babansa ya rasu kafin ya balaga idan mutum babansa ya rasu bayan ya balaga ba ce masa maraya don ya kama hanyar kasuwa ko wurin sana'a haka nan wanda mahaifiyarsa ta rasu ba a ce masa maraya domin babansa dama shine mai kawowa shi zai tashi a makaranta a kula da shi mai komai
ko da yana
jini ko in dai ya balaga ko yana karami ko yana karami in dai babu mahaifiyarsa ne ta rasu ba baban ba ba a ce masa maraya amma wanda da baban da mahaifiyar suka rasu to shi yafi maraice kuma akan wanda baban da ya rasu to wayannan su ake cewa marayu to me yasa aka ce a kula da marayu saboda yara ne hankalin su bai kai ba kuma masu kula da su ba sa nan ko ba za su iya zuwa su nema ba su da dabaran za su je su yi sai sa musulunci ya kula da hakkinsu maza sun haye ce ana wa kafir yakin fi jannati haka ni da mai renon maraya haka muke a haka wato wasu malamai sun masa fassara bi duk hakan nan kaga tsakanin doguwar yatsan nan ta tsakiya da wannan yatsan nuni ba ta zara ba wata yatsa tsakanin su suka ce to tare za ku shiga aljanna duk mai ramu ne ramu za a tare zai shiga aljanna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce aka ce a wannan yatsan ta fi wannan tsawo to tazaran kamar haka ne dama ba zai ka samu aljanna irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kana kusa kusa wannan dan tazaran shine tazaran tsakanin ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abu ne mai daraja a wannan hadisin kafir yatimi lahu aw li ghayrihi ana wa huwa ka hatin me renon maraya na sanan marayan dangin sa kenan ko kuwa ba dangin sa ba dani da shi haka muke aljanna wato kado wata hikima ta musu ko wata falala ta ubangiji ta Allah shi marayan ko da dan uwanka ne Allah zai baka wannan falala ko da dan uwanka ne me ma'anar dan uwanka a ce kai kakansa ne baban sa ya rasu kakansa na nan kakansa yare miki to zai shiga aljanna tare da manzon Allah ta kaga ai kakan zai ce dana zai ce dana ne to amma duk da haka za a bashi ladan renon maraya kuma ko da dan uwansa ne ai zai ce kanina ne yayansa ne in ya rene shi zai bashi za a zai shiga aljanna sakamakon sa aljanna ne ko da kuma a ce babbansa ne dan uwansa kenan ko kawunsa dan yar uwarsa ne duk za su shiga aljanna kai uwa uba ko da mamansa ne ta rene shi ko uwarsa ne ta rene shi za su shiga aljanna haka tare da manzon Allah domin sunan sa maraya tunda baban sa ya riga ya rasu to ballanta na kuma wanda baka hada danki da shi ba ko haka shine aljanna shine bi ghairihi dinki to kaga zaka samu sakamakon aljanna zaka samu taimakon ubangiji subhanahu wataala a duniya da lahiya zaka yi nasara Allah zai taimake ka zai baka arziki ne albarka da sababin taimakon maraya da kake to menene renon maraya ne renon maraya shine ka tsaya da al'amuran sa na rayuwa da na addini shine cin sa cansa tufafinsa wurin kwanansa shine kafin da yake miki sannan in ka zo bangaren makarantansa na Arabiya da Boko domin don ka kula da hankalinsa inda ya karatu ba to hankali zai tashi wawa kar ka yadda ya zama wawa ka kula da tarbiyyansa duk abin da yake mara kyau ka kuɗe shi ka tsora shi akan abubuwa mai kyau to wannan shine kafilul yatim ne renon maraya cike ke kenan duk abin da uba yake yi wa da to kai wa wannan maraya zaka shiga aljanna haka to akwai kuma taimakon maraya kuma shine shi kuma ka dauki wani bangare ka bashi ka dinka masa riga a sallah ka bashi abinci ka bashi dan wurin zama ka sa shi a makaranta ko kana biya masa kuɗin makaranta wani bangare to shi ma yana da nasa falala domin wani mai rauni ne ka taimakawa ubangiji ta Allah zai baka nasara a duniya da lahira da sauran wannan kuma arzikinka zai yi albarka a lokacin da aka yadda shi ake ganin shi ba wani abu ba sannan wani abu mamaki wanda ya tashi irin wannan tashi in ya samu kula sai ka ga yana daukan tarbiya fiye da wanda babansa ne masa tarbiya duk ne tashi zai ji a ransa cewa shi mai rauni ne shi fa taimakon sa ake yi to sai ka ga ya tashi bawan Allah har shi ma taimaki wani kuma su sai ka ga Allah ya daukaka su ma sai ka ga sun samu wani shugabanci ko dukiya sai su dinga tina cewa ka taimake su su taimake ka fiye da masu iyayen idan ma ka bar duniya kai da ka taimake su sai su taimaki iyayenka ai wani ya taimake ni ni ma zan taimaki iyayensa da iyayen iyayen sa shi yasa dan adam mai raunin da kake gani ai baka san matsayin da Allah zai kai shi idan ka walakanta shi to zai zo ya zama wani abu kuma ka zo kana jin shi ko zai ki taimakon ka ko kuma zai walakanta ka ma in kuma ya taimake ka kuma to ka ji kunya ka dinga tina abin da ka masa a baki
sai mu kalla duk wannan gabar kamar yalan da iyayen su mata sukan bar gidan maza iyayen su maza kamar mutum ne cikin matarsa ko kuma matar ta rasu sai ƴaƴan da ta bari kishiyar ta fi abokin zama ya zama na kuma tana ta azabtar da shi abubuwan su
ba marayu ba ne amma dai masu rauni ne su ma tunda ba ba ka zai wuni a gidan ya abun nan to ai sun shiga ai irin su ne ma aya take bayyana a kansu ai kin zo yayanki kina kula da su yayan kishiyarki kuma kina walakanta su shikenan a je a dawo sai Allah ya ɗaukaka yayan kishiyanki sai zama kuma su suke da wani abu yayin ki ba su sai zai dawo kuma kike kina neman taimakon su kuma zaka ji suna faɗa cewa an walakanta su duk suna kina abin da kika yi wa yaro to in ya girma zai kina sai su dinga kina irin yanda aka walakanta su irin yanda aka dinga nuna musu bambanci a lokacin da ke kuma kike buƙatar taimakon sai sa karkare na mutum karkare na mai rauni ko yaro baka san matsayin da Allah ta'ala zai kai shi nan gaba ba in ka taimake shi tun a nan duniya zaka ga sakamako kafin ka je lahira da ke sa maza suna yake kwaɗaitarwa a irin wannan kuma ita duniyan nan abin da ka shuka shi zaka girba ne yanda ka yi haka za a yi maka in dai mutum za ka ga yana da zuciyar taimakon masu rauni to za ka ga akwai albarka a cikin al'amuransa akwai albarka a rayuwarsa balle sana'ar addini duk wanda ko bai damu da damuwar wani ba kawai shi kawai ko ogo ne kawai kowa ya yi ta kansa kawai tun da shi ya riga samu to za ka ga babu albarka a cikin al'amuransa kuma babu mutunci a cikin lamarin. Yasa shi mara'a saboda rauninsa aka kwaɗaitar a taimake shi kuma aka hana a ci zalinsa akwai wani ya zama babansa ya bashi da dukiya ya gada to ba ya daka ci wannan dukiyar don ganinsa mai rauni ba. Ubangiji ta lace innal ladina ya'kuluna amwala da yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihin nara wa sayaslawna sa'ira. Duk wanda suke cin dukiyar mara'a da zalunci ba da haƙi ba to su sani cewa suna cin wuta ne a cikin cikinsu kuma za su shiga wutar jahannama don kana ganin shi ba mai magana ba ne. Duk abin da ya gada ka salwantar da wannan katsal kuma sai ka ga abin yaron ya tashi kai baka da shi shi ma ba da shi Allah ya kwashi albarkan abu sai ka dawo kawai sai daina dama kuma yaron zai tuna cewa lallai ka lalata masa dukiyarsa za a gaya masa to kaga maimakon ka rike masa amana yi da shi Allah masa kashin arziki sai arzikin kuma zai taimake ka to maraya tausayinsa ake wani ya kawo ƙara wajen maza sun haifi ya rasu lalata yana jin zuciyarsa kamar ta ke kashe sai ce ka shafa kan mara shafawa ainihin don ka lura ko yaro kalmi ne yanzu ba ma mara yawa idan ya zo ka ɗan riƙe hannunsa ka shafa kansa sai ka je mai sanyi a ai ka ɗan ƙasƙantar da kansa kenan ka nuna kai ba to wannan sai sa maka wani abu bane ta na mara ya ka ɗauko shi ka riƙe shi ka ɗora shi kan cinyarsa ka shafa kansa ka riƙe hannunsa bari haka sai ya masa wani abu wallahi ka jarraba ka gani sai ka ji wani daɗi a ranka in ka iya irin wannan domin abu ne wanda ka san ka yi shi don Allah ne kawai tsakaninka da Allah ka yi shi ba wani sakamako kake nema duniya ba idan dan bai kuɗi ne kai wa haka kila kana tsammani zai maka wani abu ne zaka zub da ruwa ne don ka saka danji zaka tumi kanka amma wannan shi ba kowa bane ka zo ka masa wannan ka nuna tausayawa ka ji tausayinsa to Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya sa maka wani sanyi a zuciyarka kai ma da kanka zaka ji cewa lallai fa kai aikin imani daban zaka ji ka shi yasa yi alkhairi in kai shi kai ne zaka fara cin riban tsakanin wani
to shi ne hikimar hadisin da yake cewa shafa kan
a shafa ka ko yanzu kana shafa kan mara zaka ji ko yaro kai ko danka ne yau zo ka shafa kan zaka rike hannunsa sai ka ji wani dadi balantana maraya to wannan shine abin da ya kamata a dinga abin a dinga kula da shi
haka muka lafa shi da ka
fada
zamanin da zaka ga mutum ya rasu ya bar ƴaƴansa ƴan uwansa na kusan zuriyarsa sun kama ƴaƴan sun riki wani ma bai ma iya fahimtar mahaifinsa na rasu saboda ba wani canji tsakanin sanda mahaifinsa ke da rai da kuma yanzu da yanzu amma sai maka lawo yanzu sai ya zama abin ba haka bane dukkan mutum duk inda yake taimakon addini ko inda yake taimakon ƴan uwansa daga zarar an ce maka ya bar duniya akan maka lawo ƴaƴansa ba ne yake su sai dai matarsa kowa ke su yi hannun sa
kwarai da gaske
sai maka lawo ke kama
wallahi raunin imani da kuma raunin zumunci da mutanen mu babu karantarwa sosai amma kuma akwai zumunci akwai imani sai ka ga idan dan uwanka ya rasu ya bar maka yaya to kawai tamkar zaka dauke su yayan ka ko dan uwanka amma yanzu ko babanka ya bar maka yaya a yanzu mutane galibi su damu da kannin su kai idan mata biyu ne sai ya nuna yan ubansu sai ya bambance wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da wanda suke uba ɗaya wannan durwani ne na zumunci da kan ai makwacci ma yana daukan tsawaniyan ƴaƴan makwaccansa zai iya kiransa ya masa bulala ya hana shi abu kuma ba wanda zai ce kuma ya san tarbiyya yake masa amma zai idan makwacci ya kira dan makwaccinsa ya zane shi makwaccin ya je zai hau shi da fada za su kama fada to kaga duk zumunci ne rauni imani ne rauni to yanzu maraya idan mutum ya rasu ya bar mata da yaya a ita kanta matan mata zuwa marebi
ita ma
a to me za ta ai inda har tana da arziki yayanta suna da abin da za su so da haka ita kanta tana buƙatar taimako ga sunan suna yawo suna neman sadaka fi sabila ko su so su je nan a taimaka musu suna da marayu alhamdulillah yanzu ma Allah ya taimake mu akwai committee da ake na marayun da kungiyoyi na marayun ana rarrage wasu abubuwa din ana taimaka musu in sun zo aure za a aurar da su amma ka ake watsar da su to amma fa bari in ga maka abin da yafi illa shine tabarbarewan tarbiyyar marayun wato yaro shi maraya ko an bar masa arziki wallahi yana buƙatan a kula da shi uwarsa ba za ta iya bashi tarbiyyar da ya kamata ba misali yanzu mutum zai mutu ya bar yara guda 10 ko 5 ma dai su kaddara amma ya bar musu ya kai miliyan 500 to in ba a samu wani namiji da zai kula da su ba uwarsu ne kawai a sai da wannan a sai a musu wannan ƙarshen ta za su rasa tarbiyya domin yaro yana tsoron babba namiji ne ba mamansa yake tsoro ba ko da ka dole akwai sannan kuma hangin nesan namiji ba daidai ne da hangin nesan mace ba kuma inda shari'a ta faɗa to za ka ga akwai yaran da an basu da wadatan amma da za ka zauna da su na minti 10 sai ka gane akwai abin da suka rasa na tarbiyya da hankali sai ka ga yaran suna maganganu irin na wauta sai ka suna wauta sai ka ga ba su iya girmama na gaba ba ba su iya kaza ba to duration mai daka musu gawa ne shi yasa da aka ce a kula da marayan ba ana nufin abinci da abin sha kawai ba har da tarbiyyar su da hankalin su ai shi baban abin da ya rike kenan kaga yanzu yaro zaka ga in dai wani abu na laifi maman ka sai ta ce zan ga babanka to yaro ka ga ya tsoye ta to wannan ne ya rasa fa zan yi abu kaza ka je ka tambayi babanka in yaro ya kai to in bai daga shi kenan in yazo baban ya ce ba za ka yi ba ko ba za ki yi ba to ya rasa wannan ne fa uwa kan ya dauke ta kamar abokiyarta in mace ce ta dauke ta kamar kawarta to wa'annan abubuwa da za a dauka a samu uba wani baffa ko wani kawo ko wani yaya ya tsaya akan marayun ne dauke su kamar ƴaƴansa yanda wato ainihin zai tarbiyantar da ƴaƴansa haka zai tarbiyantar da su to wannan ya fi komai muhimmanci ya fi abincin da za a ba su da tufafin da za a musu kuma wasu suna fahimtar wai ba a dukan maraya wai ai na take ba dukan maraya ba a zaluntan maraya dai duka na zalunci ba wani ya za tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi wani abu ne in maraya na yayi zan buge shi yace zaka buge shi ne in yayi abun da in danka yayi zaka buge shi in danka in lele sin ya kai ka bugi danka to ka buge shi in ko bai kai ka bugi danka ba to kar ka buge shi kaga zalunta sa zaka yi to daga cikin tarbiyya akwai duka eh mun rayu a wasu kasashe da muka ga iyaye ba sa dokar yayan su fi karfin su ba kai saka taba yaro ba ana doka kasashen Laraba da Tura wai danka ma in ka doke shi a Turai sai a kwace maka shi danka na jikin ka ko za ka dai zai fi karfin ka sai inda shi ne ma zai dinga baka umarni da hani ba kai kan zaka zama wani miskini a mun tausayi amma mu da bamu da wannan al'ada sai yayan mu zama suna iya tsoro mu suna girmama mu suna daraja mu amma za ka zo kana zuwa masallaci kana da samari manya-manyan yara amma ba kai saka ce ku zo ku tafi masallaci kai kaje za ka je kai sallan kawai sai sun tsufa ne su ma za su dinga zuwa masallaci suna sallah mu kuma anan in yaron ka ba zuwa masallaci za ka daka masa tsawa gangan ka a masallaci ba shin yana yaro za ka dinga zuwa da shi to kaje kasashen Laraba ne na za ka ga matasan a masallaci baban na zuwa ya ka dauka bayi da yaya sai daga bayan ka je gidan sa ne ka ga manya-manyan samari za ka baka shayi ba su iya tsawata musu ba to saboda haka maraya idan ya rasa tsawatawan ya rasa dukan shi ma sai lalace amma ya zama duka na adalci in bai kamata a buge shi a buge shi ne bai kamata ba kar a taba shi a bashi kuma haƙƙinsa a tausaya masa a matsayinsa na maraya to don an yaka shi ne an bashi haƙƙinsa
wata maka lawo ka ce ita ma mahaifiyar maraya sun ta rasa miji kuma maraya ne su ne ake kira armada
su ne
tana da matsayi a shari'a
a tana da shi zawarori gaba ɗayan su da masu yaya da wanda ba su da yaya wanda ba su da galihu da tsofaffin su da masu jini a jika dukkanin su suna buƙatar taimakon mu kuma suna da matsayi a addinin musulunci manzara tun ya ce asari alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah duk wanda yake tsawainiya akan wato bazawara maran miji kenan nake bazawara da tsohuwan da ta wuce aure da wanda take da jinya ji kamar za ta iya auren amma miskini ya ce ba aure tan ba da wanda mijinta ya mutu ya bar mata ƴaƴan ko ba ƴaƴan ma da wanda take ta akai duk su shiga cikin wannan wannan sun haice dukkan wanda yake tsawainiya a kan su yake kula da cin su da tufafin su da bukatun su ne da kullun magani yace kamar mai jihadi ne ko billahi dan ya ji kuma sai yana tamani manzo sai yace wa qalqa'in allazi la yaftu wa qasa'in allazi la yufti la dan sa kaman me yin qiyamul layli ne ba yankewa duk dirin gaba ɗaya kuma yana qiyamul layli aka zaba shi lana kuma kamar wanda yake azumi ne baya sha kullun azumi yake haka zaba shi lana to kaga sai matan nan da su ake ganin suna da labaita har tarbiyan wata ma zai lalace wani zai ya yaudare ta ma saboda ba ta da abin da za ta ci dino na zai taimake ta kuma idai lalata ta duk ana samu da wannan shi yasa kace a taimaka musu a taimake su tsakani da Allah kada su fada tarkon wasu mugaye kada su je su ma abun tausayi ne ai mace kan babban rubin asirin ta miji ne ko tana da arzikin ma tana buƙatar miji tana buƙatar renon miji ya kawo mata wannan ya kawo mata wannan an ballanta na ake bata da shi shine aure rufin asiri ne ga mata kusin asiri ne koyaye kina da wanda zai kula da ke kuma kina da mai tsayuwa a kanki wanda zai kula da tarbiyyanki to idan aka rasa wannan shikenan sai ya zama an shiga cikin abin nan cikin wahala
kuma makalla wani mijin ta yi shiki wace kuma saka aisha muta bani da yadda ya fito ko kuma za a taimaka
masa sosai ma ai tunda aka ce al-aramil ita ce wanda ba ta da miji kai ba ma wanda ma mijin ta sake ta ma ai fassara ne muke cewa zawarawa budurwan da ba ta aure ba ma in dai ta girma ta kai ta aure ba wanda zai dauki dawaniyar ta shiga cikin hadisin ita ma mai taimakon ta kawai mai jihadi ne fi sabili Allah
ita ma dan gudun kar ta fada
har ta fada haramun ita da ke cewa anisa wato ta dade ba ta aure ba ta rasa miji sai za ta yi ba ta da masu daukan dawaniyar ta dan gani a dinka mata a baka abinci da sauransu wannan duka duk wanda ya wannan fi sabilillahi to kamar jihadi yake amma wanda da aure yake neman ta dama kaga shi yana neman ya aure ta ne to wannan za ta amfane shi ne kuma shi ma zai amfane ta ya rufa mata asiri yasa abin da ya fi ai su yi auren ne wannan dukkanin sa kafin auren ne to wannan duk suna cikin fakirai suna cikin fukara wato fakirai waɗanda suke buƙatan wato ainihin taimako magana su fara cewa sharru ta'ami da amul walimati yudu'a ilaiha al-aghniya wa yutraku al-fuqara mafi sharrin abinci shine abincin walima wanda ake kiran mawadata a hana talaka to wannan ba wa sai walima ba duk wani alherin ka kace kai mawadaci zaka yi wa ba ruwanka da talaka to me yasa kake mawadaci shi ma bukatun lalle yana da kyau kamar kyauta don zumunci dan jawo soyayyan sa din ba matsala bane amma ka bar talaka wanda yake bukata ko ka defa abinci ka gayyato masu kudi ba ruwanka da talakawa ko kai walima ka ce kai iya masu kudi ne ba ruwanka da talakawa manzo sai ya ce babu abincin da yake wannan sharri babu shi idan kai waliman nan akwai zawarawa akwai marayu akwai miskini akwai wa duka aika musu wanda zai zo yanzu wanda bare zo ba a tura masa shi ma yace
ba ka wala masu kudi ne ka ce walima
a nan ba walima bane wannan son a sani ne ba bana neman shiga ne kawai in dai lada kake so to ka taimaki bayin Allah
wannan yanzu kaman misali Allah ya san gure da lafiya Allah yana da karatuwa
sai
mutum ya san ne wadannan da kallafa fa wannan zai ci maka musu abin da zai bada din yayi daidai ko ko a wannan da suka kai azumi ba su da abin da zasu yi aiki su kuma ta cin
kai eh to ai taimakon kalaji ne duk mutumin da yake magidanci ne ko mace wanda take da yara tana buƙatar ta dafa musu ta taimake su abinda za su dinga girkawa kare za su yi buɗe bakin da shi wanda kuma shi bai yawo yake a gari bai da abun nan bai da gida misali in ka bashi ɗanyen abinci zai ya dafa shi kamar tuzuru kenan ko gobe shi ya zai ya dafa sai ka bashi abinci in ka dafa ka kira shi zai ku ci tare ko ka miƙa masa sai ka shiga cikin hadisin man fatara sa'iman falahu mithlu ajri duk wanda ya ba mai azumi abun buɗe baki za a ba shi lada kamar yayi azumi to da haka waɗanda za ka taimaka sai ka ga wani iri ne sannan me suke da bukata wata abun da yake bukata wani za ka samu abinci ne bayi da shi wani kuma tafinin ne akwai abincin kayan tafinin ne babu sai ka taimake shi da kayan tafinin wani kuma dafikan abinci yake bukata sai ka taimake shi da abincin da aka dafa wani kuma tufafi yake so ka taimaka masa wani zai salla ba riga wani kuma bai da abin nan abubuwa na rayuwa na yau da kullun wanda za su dan sa masa ne shi hadi ya samu yayi ibadan ina cikin wala aikin sa na wahala ne ina samu amma fa lokacin azumi in yana yi zaka ji tausayin sa kaga idan ka taimake shi inda awa 10 yake sai da awa 5 ko awa 3 kaga ya samu sauki yaje azumin sa a cikin hutawa duk hanyoyin da taimakon nan ana bukatar su musamman a watan Ramadan wannan watan da muka sa gaba
kada maka lawo ce mu kwallo na gabanin yake kin mana karatu a cikin sallan mangaran marayi da kuma zaurawa da ɗan mata waɗanda sun kai mun da na aure Allah ne kawo miji dan gudun kada su fada wata
haraka
kada maka lawo wannan ce mu kun ya tsaya ne ga masu hannu da shi ne kada ku ba hasha da gwamnati ita ma ya kamata a daga mu
to ai gwamnati ne ma ya kamata ta fara shi dole da dalili ai gwamnati ta yi masu kudi arziki sannan kuma gwamnati arzikin ta aina talakawa ne kowa yana da haƙƙi a cikin to da haka ya kamata su ne ma ya wajaba in ka dauki kisan khulafa'ur rashidun khalifa bin da suka shige ai suna kula da talakawan su suna da abinci ko ba su da shi yawa ake ana nema ana fi duk wanda bai da shi kuma wurin su yake so a duba manzala ta kuma rayuwarsa gaba ɗaya duk wanda bai da shi zai roƙe shi in yana da shi sai ya bayar a baitul mal a bayar in babu kuma sai ka je ka dawo in an kawo a baka amma mu yanzu zaka iya zuwa wajen gwamnati kai tsaye ne kace a baka kada su ne ya kamata su riba sai kamata su riba ko a kudin gwamnati ne don a rage wani tine tsarari so sai halatta shine al-iqta yanzu wannan sai na Umar yayi wani abu yake cewa al-iqta amma bayan ma taimakon ya ware duk wuta ga abin da za a bawa ko duk wuta ya dan albashi ba aiki kake ba komai ba amma za a baka za ba ta taimako gwamnati za ta taimake ka balle ta Ramadan ya zo a riba shinkafa a riba kayan tafini a riba kudin tafini da sauransu ai gwamnati sai wannan ta kyauta ka ga wani dama bai da abin da zai azumin da shi shikenan ka taimake shi azumi ko in babu sahur babu dabaki mai kyau ka ga wahala ne za a yi to wannan ina bukatan wannan masu rauni gaba ɗayan su suna bukatan taimako a cikin wannan wata
kafin makala wasu sukan ce a yi tun da kudin gwamnati na musulmi ne da ba musulmi ba kamar wani aka haka ba ya adalci ba
a to wai hana a taimaka wani ba musulmi ba su ma na kwa lokacin da zuwa taimake su yawa in an taimaka nan bangaren can bangaren ma ta buƙaci taimako sai a taimaka musu ai ba wani matsala ai gwamnati ta musulmi ne wanda ba su amma don wannan ba zai zama wai kace kai ba za ka taimaki dan uwanka musulmi ba ko saboda tunanin wancan ma zai ci a taimake shi wannan ba hujja bane ka taimaki dan uwanka musulmi wancan ma ka bashi rabonsa idan abu na lokaci lokaci ne kai kana misali yanzu kamar a ce lokacin sallah layya sallan azumi an taimaki musulmi su ma akwai lokacin kirsimeti ne ne matsala don an ba su an taimake su da kuɗi ko wani abu gwamnati ne su ma suna da haƙƙi a ciki ba wani damuwa in kuma haka kawai aka riba ba wani munasaba ba kowa ma a bashi har wanda ba musulman ba a basu ba wani damuwa ya addini musulunci addini na adalci amma ba za ka kafa hujja da wannan ka ce ba za ka yi ba.
Na'am. Sai maka lahu ka yi bayani lada da ke cikin taimaka ma da gobe waɗanda malamin ya ambato da su ne da yawa kuma inda mutum zai ji wannan karatu daga lokacin da malamin fara karatu zuwa lokacin da malamin tsaya zai ji kowane ya gana don sa. Sai maka lahu akwai gajiyoyin da malamin da
fadin
su ba su ne iyan su kuma ladan su daban ne ko kuwa a su ma irin ladan su ne ne
to ka san su taimakon yayi ba mustahabi wani
na'am
dole ne wajibi ne kamar yana zaka ciyar da kanka dole ka ciyar da iyayenka idan iyaye mutum fakirai ne to wajibi ne ya ciyar da su in baban ka bai da mata ma dole ka aura masa mata ɗaya dole ne kamar eh dai yana ta in mutum yana ta in ma bane yana tare da mama su shikenan amma dole kamar sa aure ballantana kuma ci da shan sa ya zama wajibi a dole yanda ba a ba su zakari dole in ka ba ka wanka ba kanka ne in su fakire ne ka wadata su wannan haƙƙi ne na wajibi shine ake cewa durul walidain din Allah ta'ala wajabta shi kamar yanda ya wajabta abota masa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana kaga dole ka kyautata wa iyaye in baka kyautata iyaye ba kuma tun a duniya za ka ga wannan sakamako za ka ga ubangiji ta'ala ya tarwatsa maka al'amuranka za ka ga cewa abubuwanka ba sa tafiya ba albarka a rayuwanka in ka taimake su kuma Allah zai sa albarkar rayuwar a rayuwarka musamman idan suna yi maka addu'a. Suna yi maka addu'a. So maganar iyaye kan ai wannan in ka ga mutum bai taimaki iyayensa ba kuma ya gama lalacewa karshen lalacewa a duniya ke na cewa kana tunani sai a maka da siya ko wa'azi. Sai
dai maka addu'ar uwa da uba akwai wani da addu'ar shi ta faɗi ya tashi
da kan. Ya kai mana na uwa. Ai uwa tana gaba. Mana hakon nasu bi sokoti mana za ce wa ya fi cancan sanke ta masa ya ce mahaifiyar ka sannan wa yi mahaifiyar ka sannan wa yi mahaifiyar ka sannan aka ce baba sai kuma yan uwa saboda haka uwa ita ta fi haƙƙi kuma ita ce addu'an ta ya fi sannan sai baba ya biyo baya ya fi tasiri ya fi ai saboda kusancinta da kai saboda ainihin ɗawainiya da wahalan da ta sha a kan ɗanta shi yasa abin nan ɓangaren ta ya fi a kan ɓangaren baba. Ko da haka addu'o'in iyaye suna da muhimmanci duk a nema. Yau mahaifiyarsa ta ce Allah ya sake Allah ya maka albarka, babanka ya ce Allah ya maka albarka ka gama. Ba abin da mutum yake nema a duniya ya wuce.
Wani makalla wanda ya rasa iyayensa amma akwai kallonsu ko nuninsu.
Duka ai daga cikin haƙƙin bin iyaye. Shine ma'ana duk wanda kake da ala yake da alaka da su na jini. Ba dole ya sadar da zumuncin. Ba za ka faɗa. Shine ya sadar da zumuncin da ba don iyayen ba da baka da dangantaka da su to abokanin su ma aka ce inna min abarrad birri an yasla rajul ahla wa tiyabi yana ga cin mafi kyautata iyaye shine waɗanda suke da alaka na soyayya da iyayen mutum ya kyautata musu abokanin kenan da kawayen balanta na kuma yan uwa dama kuma akwai sadar da zumunci wanda ya zama wajibi shi dole ne ka yi shi kawai an ga an wajabta maka shi wa atizal qurba haqqahu wa nisi to da haka wanda akwai albarkar rayuwa a cikin sa masarrahu an yusa lahu fi rizqi wa yusa lahu fi ajri falyasir rahimahu ka so ayi asa albarka a rayuwanka da arzikinka ka sadar da zumuncinka saboda haka yan uwanka shine ai sun ma adana ka fa adana ka daga uwa sai uba sannan sai masu bin su a wajen dangantaka so idan kai haka ubangiji ta ala sai ya taimake ka sannan daga cikin masu rawanin akwai yaya mata sawa'un naka ne ko ba naka ba
in
dai iyamace ce
ta shiga
shi yasa maza ka ce ai allahumma inni uharriju alayka haqqal baytai ya allah ina haramta haƙƙin masu wani guda biyu al-yatimi wal mar'a maraya da mata to musamman ƴaƴa mata ƙanana kafin su balaga ko naka ne ko ƴaƴan babbanka ko ƴaƴan wanka ko ƴaƴan babanka suna da falala manzala ta salama wata ran Aisha radiyallahu anha wata sai tazo sai bara sai bata samu komai mata zo da yaya mata guda biyu sai ta dauki dibino kwa ɗaya take da shi sai ta bata da ta bata mai makonta shi sai ta tsaga dibino na biyu sai ta ba yaran nan kowa tsagi ita ta hakura wannan abu ya burge Aisha da manzala sama ya dawo sai ta ga manzala sama ta ce ya rasulullahi ga wani abu da ya faru ya burge ni mata ta zo ta yi bara bani da komai sai dibino da tsa idan bata dibino nan sai ta tsaga biyu ta ba ƴaƴan mata ci komai ba
sai ta zo da yaran
gida ƴaƴanta ne manzo sun ya ce manuktiriya min hadhihi albanati bi shay'in kunna lahu fitra min an duk wanda aka jarabe shi da ƴaƴa mata fa ahsana ilayhin ya kyautata musu kunna lahu fitra min an-nar yawm al-qiyamah da ba san ce masa garkuwa daga wutar ranar kiyama da su ana shi shiga wuta in dai Allah ya jarabe ka da ya mata ka kyautata musu to ba za ka shiga wuta ba to da haka shine hadisin man ala jariyataini hatta tabluga duk wanda ya reni ƴaƴa mata guda biyu har suka balaga da a yawmal kiyamati ana hawo ka hace idan da ranar kiyama kamar haka ni da shi kamar in ya tsuna da su shiga aljanna tare to kaga ƴaƴa matan saboda a zamanin jahiliya ana zalunta su gunne kuma ake mutum an ce mata sa ta huya mace rauran ta baki yake sai je gunne ta ko ya rike sai walakanta ta kamar yadda Allah ta ce wa iza bushira adun bil unsa zalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bihi ayumsikuhu ala hun am yadussu fi turab ala ta ama yaqul so da haka idan ayyun mutum ai bishir da ya mace sai tsore fiska yana kuya ma kan mutane su ban shi su ce sai an haifa maka ya mace sai dinga tunanin to ya kashe wannan yarinyar ne ya sa ta ya je tona kasa ya sa ta ko ya rike ta a bita ya walakance dinga walakanta to musulunci da ya zo sai ya faɗi darajar su duk wanda ya reni ƴaƴa mata guda biyu har suka balaga ya aurar da su ranar kiyama yana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wannan magana da sai a wancan zamu
da sai har yanzu ai sai sa manipulate amman din nan tafiyar din duk wanda aka jarrabe shi da ƴaƴa mata ya kyautata musu to ba za su bar shi shiga wuta ba ba za su bar shi ba ai wani balarabi ana bada wata kissa matar ta sana aiwa ƴaƴa kasa ko ne wannan mutane har yanzu ko wuce sai ce matar ta in kin sake aiwa mace dan kafi ita take harikan ƴaƴan ne ta yi ba masa ƴaƴa shida mata sai ce in ta sake aiwa mace shi zai rabu da ita sai ta yi ciki lokacin ba a gudawa a gane biji ko mace matar ta ya kai ta lebo tana nakuda sai koma gida sai bacci ya dauke sai mafarkin gashi nan ya mutu an zo za a sa shi a wutar jahannama wutar jahannama tana da kofofi guda bakwai kowace kofa an kawo shi sai samu yarinya sai yasta sai daga cikin ƴaƴansa sai ta ce a ba ta shiga wata hana ba za a shigar da shi in ta je wani jiyar tar kofa ya samu wata yasta har kofofi guda shida nan ƴaƴa guda shida duk sun tare sai kofa kwaya ɗaya na bakwai din nan ba mai tare masa za a je a sa shi sai ya farka sai tafi asibiti yana zuwa asibiti sai tambayi abun nan nasu yaya mai ta haifa ka gane to su kuma sun san shi da magana sun bi sai kawai sai suka ce masa ɗan namiji ta haifa suna zolayan sani kawai sai ya faɗi a waje sai can daga bayi sai suka ce masa a ba fa namiji ba ne fa mace ne sai dinga dariya ka ga za ta yi ta toshe masa wannan ɗaya kofar ke wancan da ya gani a gani ya mafarki to ai shine wannan hadisi manukti liya min hadhihi albanati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu fitra min an wanda aka jarrabe shi wato da abun nan da ƴaƴa mata ya kyautata musu to za su kasance masa garkuwa ranar alkiyama kuma a wani hadisin Aisha radiyallahu anha ai ta fara dibino guda uku ne matan ta samu da aka bata dibino guda uku sai ta ba yara matan guda ɗaya ita kuma sai ta kai bakin ta zata ci ɗayan sai yaran suka mai kano sai ta tsaga sai ta basu ba tare da ta ci ko kaɗan ba da aka gaya manzo Allah manzo sun ce yace ai wannan aikin da ta yi ya sa Allah ta'ala ya tabbatar mata da aljanna dibinon da ta haranta a kanta ta ba ƴaƴanta da sauƙin su Allah ya tabbatar mata da aljanna kuma kaga mata galibi za su iya irin wannan saboda haka tausayi da kake ganin sa duk inda tausayi da jin kai yake to akwai falala a cikin ka kaga dai ƴaƴanta ne amma tun da tani tausayin su aljanna za ka ji to ina ga in ba ƴaƴanka bane kisa duk wani mai rauni manzo Allah ya sama ya faɗi falalan abun nan din sa taimakon sa
kaka maka la kan hu ilai bari mu ganci bari ma nan yana bayani akan daba ta karshe dan gudun hijira
yawa to kaga yan gudun hijira suna cikin makarubin wato wanda suka shiga hali na bakin ciki wanda akwai bukatan a bisa sayin su suna da muhallin su suna da gonakan su suna da abincin su da kasuwancin su duk aka koro su suka da yanzu ba su da kamari ba za su iya rike kansu ba su san ma inda za su shiga ba to in ka taimake su ka taimake masu rauni kuma ka yaye musu bakin ciki da damuwa kuma Allah zai yaye maka bakin cikin duniya da lafiya saboda haka yan gudun hijira suna bukatan taimakon mu kuma kano bar gwamnati a cewa ita kadai ne za ta yi a wani lokacin ba za ta iya ba ko za ta iya din amma abun baya kaiwa yanzu za a zo a ware wasu makudin kuɗi a ce a taimaka yan gudun hijira da za ka samu wasu ne suke cinye kuɗi kayan da za a zo a ware a siya su katon-katon na mai na taliya na menene da shinkafa sai ka je ka samu a kasuwa na sai dai na'am idan yan gudun hijiran ne aka ba suka je suka siyar wannan ba laifi kaga bukatan ta omo ne dama shinkafa tana da shi sai aka mata shinkafa sai ta zai shinkafa ta sai omo ba matsala to amma waɗanda ake ba su je su riban su ne suke siyarwa abun baya isan su da ka je ka samu ma a wani wuri fito fito kayan gashi nan ba a riba musu to ya kamata a ji tsoron Allah dangane da lamarin su wasu kuma masu kuɗi suna cire kuɗaɗen su su sayi abubuwan don a je a riba a danka masu riba amma ba su riba saboda haka da na gwamnati da na mawadatan dukkanin sa gaba ɗayan su za ka samu ana zaluntan ainihin yan gudun hijira ne to sannan yan gudun hijira kuma na siyan da za a su shine duk wanda garin su aka samu zaman lafiya sai koma kawai ya je ya kama sana'arsa a can ya tafi abin nan kan gonakinsa da dai idan inda ya zo din kuma ya samu inda zai dan rakuba ya fi masa can din shikenan sai ya ci gaba da zama to duk abin da ya shafi harkan tausayi dai ina daga cikin makarimul akhlaq wato manya-manyan ɗabi'u masu kyau wanda musulunci ya kwadaitar akan su kuma musulmi gaba ɗayan su ana so ya zama suna tausayin juna maza kuma ce masalmu ina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasal alwahid idha shaka minhu udun tada'a lahu sa'iru jasal bil humma wa ko bi sahri wal humma idan misalin mumini da mumini dan uwansa wajen tausasawa ko wajen jin tausayi kamar jiki ne guda daya in wannan gaban ba ta da lafiya to wannan gaban kuma za ta rika barci in wannan gaban ba ta da lafiya wannan gaban ma ba ta da jikinka gaba ɗaya zazzabi zai lulluɓe ka saboda wata yatsa ba tana ciwo kuma ka rika barci to haka ake son duk wanda ya shiga wani hali a cikin musulmi kai ma ka ji a jikinka kamar abun ya shafe ka a to in kana da hali za ka taimake shi zaka taimaka masa sannan wani su hadisai masu ban tsoro a babin tausayi manzo kuma yana cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama masu tausayi Allah ta'ala yana jin tausayin su ku tausaya na kasa sai na sama ya tausaya na sama ya tausaya muku to sai hadisi yake cewa inna ma yarhamullahu min ibadihi rahman wadanda Allah yake tausayawa kawai suna masu tausayi man la yarhamu an-nas la yarhamuhu Allah duk wanda baya tausayin mutane Allah ba zai ji tausayin ka ba sai in kana son ka samu rahmar Allah sai ka ji tausayin bayin Allah to idan kana da hali ai zaka taimake su in dai kana ji tausayin su to kaga dukkanin masu rauni nan gaba daya kusan wajibi ne kuma yana daga cikin alamar imanin mutum da tsoron Allah sai ji yana jin tausayin su yana da hali ya taimake su kurkudun abin da zai iya kurkudun abin da zai iya duk inda muna haka gaba ɗaya da mun zama ƴan uwa musulmi da masu rawanin za su dinga mana addu'a kuma za ka ga kana samun nasara kuma kana arzikin kai na albarka kamar yadda manzo sama ya ce inna ma tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum ai sa'ad bin abi waqa da yaga wani sai rena shi sai ke ga yana da falala a kansa manzo Allah ya kushi ita sa'ad yace wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum yanzu ga tamanin nasaran da kuke samu da arzikin da kuke samu ba da sauƙin wa'annan masu rawanin bane in babu su a to yanzu misali kamar mutum ya ce maka sarki ne to in ba talakawa zai zama sarki mai kuɗi in ba talaka zai zama mai kuɗi ne in duka an zama mai kuɗi ga Allah ya zai zai je tona wa kansa shadda ya tona wa kansa rijiya ya ɗeba ya ɗinka rigansa ya yi wa kansa wanki da guga da waya kaga bai zama mai kuɗi ba kenan to ai talakawan da wa'annan miskinin masu rauni su ne suke sa kai ma ka zama mawadaci ko ka zama mai mulki in an ɗebe su to kai din ba komai bane to kaga a sai suna da amfani to muna samun nasara da ci gaba idan muna tausa irin wa'annan masu rauni to da ka sai mu ji tsoron Allah mu gyara halaye mu musamman wannan wata na Ramadan da muka fuskanta mu dinga taimakon bayin Allah masu rauni kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ita
jama'a masu kallon da sauraron shirin majalisar malamai ne yake zuwa muku kai tsaye daga wani kafata DITV da kuma Azir Radio. Mun kasance tun daga farkon shirin tare da malamin namu Sheikh Abubakar Mukhtar Yola daga jihar Adamawa wanda ya zo musamman don ya yi mana wannan karatu ƙarƙashin maudu'in da muka sa mai suna taimakon ko kuma kukan masu rauni kuma ga wanda aka fara wannan karatu da shi ya ji wani ne mai rauni sannan wani irin taimako ne mai rauni ne ke bukata sannan menene fa'idar taimakawa mai rauni fa'idar nan tun daga nan duniya har ya zuwa kuma ranar tashin kiyama Allah ta'ala muke roƙo ya saka mana wannan barkai da kuma ba mu zuciyar da za mu rika tausaya ma junanmu Allah ta halar nuna da zanka kuma kai maka tausayawa. Malam zai yi karatu gobe Juma'a insha Allah ta'ala a masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam da ke wani Bandosa wajen ƴan majalisu a tsakanin sallar magriba da isha'i insha Allah ta'ala gobe Juma'a tsakanin sallar magriba da isha'i wannan karatu malam zai yi ma maza da mata ne akwai wuri da aka ware musamman da za a ajiye mata don su ma su suka yi wannan karatu sannan su ma maza suna da nasu wurin da za su zauna su yi wannan karatu da malam zai yi insha Allah ta ala gobe sannan ga masu buƙatar wannan karatu kamar yadda muka saba muna saka muku shi a kafofin ko hanyoyin sadarwa da muke da su na sadar zumunta wato irin su Facebook da muke da shi na tafarkin magabata da YouTube din shi na tafarkin magabata TV sannan kuma akwai lambar waya ta WhatsApp da din da yake bukata 00││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││0││ telegram insha Allah ta'ala wannan ma za mu saka shi a telegram link din da za a duba shi ne GITV dosin musulunci insha Allah ta'ala za mu sanya wannan karatu a ciki yanzu lokaci yayi da zan bar mai kallo da saurare mu ba shi damar da muka saba ba shi domin ya bugo kai sai yana malam tambayoyi akan karatun da malam yayi muna kuma da lambobin da muka saba ba da shi ne kuma za mu kira shi insha Allah ta'ala wato 0818-4345-3 da kuma 0999-4499-999 sai lambar waɗanda suke bin mu ta sauran jihohi da kuma sauran ƙasashe wanda ba Najeriya ba su kuma za su yi amfani da wannan lambar da ke ƙasan akwatin talabijin wannan lambar da ke ƙasan akwatin talabijin ita ce lambar da waɗanda suke wajen garin Kaduna za su yi amfani da ita su ma su bugo ina su tambayoyi da fatan za a yi tambayoyi masu ma'ana Assalamu alaikum. Nan da muke magana. Shamuna daga jihar Zamfara. Shamuru, Shamuru daga jihar Zamfara. Shamuru ne tambayar ka. Na'am. To mun gode ƙwarai malam Shamiru. Ta mun dauka gaisuwa ke kawai. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barka da wake magana. Hajiya Hiddatu. Eh tambayar ki. Na. Ba
ka ita ce mana kamar mutum ne na bukaci. Mhm. Ni zan yi kana ci mu kawo shi amma shi Allah zai tsora shi da zuwa ne. Ya hoto abin da zaka ci mu kawo ka da shi da shi. Ni ba ku ba. Mhm. Amma idan ka ci shi da mutum ne na duniya wannan. Ya duniya abin da ka dan shi kamar ya yi kadan. Mhm. Idan ake yin kushi kai shi da shi mu kawo shi.
Kai yayi zaman mai ciki a lambar yake to malam bi amsa insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke magana na'am kalan daga Maryam ka wace magana kuma daga ina baban gida daga ina Jihar Plateau? Na'am, muna jin ka baban gida daga Plateau. Me ya tambayar ka? Na'am. Eh. Insha Allah za ki ji amsa wajen malam. To mun gode wa rin gida. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na da wace magana? Abdullahi daga ina? Daga Jihar Borno. Me tambayar ka? Mala Abdullahi ka kira mu ranan Asabar ranin ne muke da fatawa amma wannan akwai maudu'i da muka bada Mala Abdullahi. Wa alaikum assalam. Na me tambayar ka? Na'am. To malam zai amsa muku insha Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum
assalam wa rahmatullah.
Ya muke magana.
Barka da kokari barka kula aiki.
Barka da yawa ke magana.
To
ba shi ne tambaya. Ni
tambaya na kamar abin da ya shafi
ke magana. Umar daga ina? To muna jin ka Umar Rabi, me tambayar ka? To amin Umar. To amin Malam Umar muna jin. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Ana farka da kokari.
Na'am, barka da yake magana.
Tabibu ke bin gogan da suna na Allah na
malam. To tabibu muna jin ka.
Yau to a ga ka ko malam. Jira. Ka ce ka ta bawo al'umma a daga jin da malam.
tambaya ka tafi malam ka bi malam ji amsa ne
tambaya
ta kan ko so sai mun gode
yawo to kai malam ka sai abin da ke dore mana kai kenan
ba da mu amana ta biyu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am, da muke magana. Barka da wace magana?
Magana
ce da yake magana cikin nasu. To sai muke magana. Fatima daga Yobe. Me ya tambaye ki Fatima? To malam zai amsa miki insha Allah. Ba da mu'amala ne zai amsa. Kada mu dauki hankali. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tambayar Fatima da zan fara da shi na ƙarshe. Tana magana cewa wasu lokuta idan almajiri suka zo suna bara da su kansu a gidan abinci bai ishe su ba, sai su ba su hankali. Ni lokacin sun ba su haƙurin ba su tafiya sai su tafiya su tafiya su tabara su tabara su kuma wannan ke fara sai su dinga yin su tsawa sai in yi hukuncin wani tsawa da su da tambaya ta tambayar Bashir shi ma Bashir ce ya yi na hukuncin mutumin da yake na mai bara tsawa.
To farko dai ba halatta kawai mai bara tsawa tun da bukata ne ta kawo shi in kamar ta tsawa kamar ka abun nan ka kawala kan tashi ne. Sai sa zo amma sa ila talatan ha. Allah ta'ala an abun yi talatin so su zuwa ita mai roƙo ka kama sa tsawa. Amma cewa don suna cewa don Allah a taimake su kuma wata ran zai zama koma ba ku da shi ko abin da yake da su da zai ishe ku ba. Ai don sun ce don Allah ba dole ne sai kun taimaka musu ba. Amma akwai kalma mai daɗi Allah ba mu sa'a. Shikenan Allah ba da sa'a. Don iya abin da kake da shi ne ko mutum ya maka magiya ba dole ka ɗauka ka bashi ba. To ya zo a hadisi ma wa khairu sadaqati ma kana ala zahri biha. Don in sadaka shi ne wanda in ka bayar kai ma kana da abu naka wanda za ka yi amfani da shi. Don haka don ka ɗauka ka bashi in kuma kila imani ka ba shan ma ka zo ka yi nadama me yasa ka bayar. To saboda haka ko da an yi magiya din ba wai tsawa za a daka musu ba sai a ce Allah ba da sa'a. To shi mai bara ko dai ka masa magana a hankali da tausasawa ko kuma ka bashi amma banda tsawa Allah ta'ala hana cewa amma sai da falaka ba ba da ka mai tsawa karka abin da mai roƙo karka tsawa ta masa
wannan sai ka dace ita shi kuma shamudi ya kira da mutum ka dai dai suwa sannan sai ya tambaya cewa ya ji wannan karatu da malami amma yana so malami fayyace mishi wanne ne ya fi lada da ya taimaka ma yan gudun hijira da kuma ya taimaka ma mu rayuwa a wannan wata ramadana
gwargwadon bukata ne. Saboda haka duk lokacin da za ka taimakon ka idan yan hijiran ne suka fi bukata to yanka ba yan hijiran ya fi in kuma marayun ne suka fi bukata to yanka ba marayun ya fi in kuma dukkanin su mabukata ne sai ka raba ka ba yan hijiran ka bawa ainihin marayun. Yadda misali a garin ko ana ba marayu amma yan gudun hijira ba mai ba su ko yan kaɗan sai ba su kai sai ka maida hankalin ka wajen yan gudun hijira. Gila yan gudun hijiran ake ba ba a kula da marayun ko ba a cika kula da su ba kai kuma sai ka dawo da ƙarfin ka ɓangaren marayu. To da ka duk inda aka fi bukata to nan ne za da nufi.
Hajiya shi da ke daga Badara ta ce aka maka lahu wasu lokuta mabukaci zai zo ko ba ga mutumin da yake da cikin yake san yake da wannan bukata idan ka dauki abin da ya kamata ka ba shi shi ko mun yi dindiya ba suna ba su ba sa dindiya sannan suna nuna kaman sun raina abin da aka ba su mutum yana iya yin fushi ne na ba su
ba ruwanka da godiyan wanda ka ba duk amana kai shi fi sabilillahi ko a gode maka ko kar a gode maka ba za ka damu dan ake bambanta ikhlasi da wanda ya gode da wanda ya gode ba duk ɗaya ne kamar yadda Allah ta faɗa dangane da bayin Allah kuna su cewa suna cewa inna ma nuti'imukum li wajhillah la nuridu minkum jaza'an wa la shukura muna sai muna ciyar da ku don Allah ne ba ma neman wani sakamako ko godiya so in ka ba din kawai ka ba mutum ka kauda kanka ma aka ka karka kula wai ya gode ne ko ya raina kar ma ka kula da wannan ka saba sai ka ba fi sabilillah ne wajen Allah kake neman sakamako
amma kula dan ka
akwai ladan ka ina nan inda ka gode Allah
kula shiru yana ko jiya
ko shiru yana kai jiya ko bai ce komai ba ai da ma shine sadakan gina ita kyauta zaka iya yin ta don jawo soyayyar mutum Allah ne domin a ce iwane yana son ka ko a yanzu cewa shi naka ne ko neman shiga wurin sa amma ita sadaka ba fi sabilillah ake yin ta kana yin ta ne don Allah baka bukatan wani godiya shi yasa ita sadaka da wanda ka sani da wanda baka sani wanda zaka bawa amma yin kyauta ne kuma sai wanda ka sani ka zaka bawa da wanda kake so da wanda baka so duk zaka bawa sadaka saboda sakamako wajen Allah kake so amma kyauta kuma sai wanda kake so zaka bawa sun da don Allah kai ba ruwanka ya gode bai gode ba me yayi sai jama'a zaka zo a wutar zaka gane wai ya raina ko bai raina ba ruwanka kawai ka bashi ka kama harkokin ka kawai
makai makalla ita kyauta babu lada ce
kyauta ai tana iya ana iya samun lada ana iya ba lada da wani ikhlasi ya shigo cikin ta da tausayawa zaka samu lada ta zama hukuncin hukuncin sadaka in kuma ka ba ne don neman shiga wajen wani kawai ka ga ba lada ba alhaki kenan yasa ita kyauta ba shar'anta mata ikhlasi ba zaka iya ba mutum kyauta don ka samu shiga wani zaka iya bashi kyauta don ka gude wa sharrin ka in baka bashi ba zai cutar da kai to sai ka bashi ko in baka bashi ba zai zage ka sai ka bashi don ka toshe bakin ka kar ya zage ka yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kan ba wasu mutanen banza kyauta sai na amara ya rasulullahi innan mutanen zaka ba sai ce aradu an yubakhiluni fa ya dini da shi ne in ban ba su ba za su ce mini marwaci ne yasa nake ba su ni ba ni ba marwaci ne zaka iya ba mutum kyauta don ku kuta daga sharrin sa ko don ka toshe masa baki kan wani abu ko don ka samu shiga wani sa misali yanzu idan mutum yana neman aure yana neman budurwa in ya mata kyauta don Allah ba kan a neman shiga ne ko ba za ka haramta wannan abun ba toshi da alheri da ake budurwa yana aure ko ba zawara la da ko in ka tabe da shi da da kai naka ba ka ita da ba sakamakon da kake yi ka aure da ni in ka aure da shi ke zan ka samu ladan ka
wallahi
ta kana amin
ba dan gidan shi akwai mutane masu rauni a kusa da gidansa amma sai yake tunanin da na yake mara ya magana a kan gudun hijira to sai yake tunanin da sun dace da mun kici shi wajen gudun hijira zai
in dai mabukata ne to fa ba su din ai akwai haƙƙin mafatarawa wannan haƙƙi ne akwai haƙƙin makwataka akwai haƙƙin bukata wancan kuma ba makwatakan haƙƙin bukata ne sai dai in su din suna da shi dan gudun hijiran ba su da shi sai ka kai musu amma in dai suna da bukata to makwacin ka su suka fi cancanta sai da ainihin wasu sai an ta mai maza sun ha shi makwatan wa yafi cancantan kyauta ta an yace wanda kofar gidansa yake kusa da kofar gidanka to ya fara da wayannan tukun in yana da halin da zai hada duka sai ya hada
Bashir yana cewa mace take da kishi a cikin shi ta fara su ta bar yaya a gidan za ka sai ita wannan da aka bin ta dawo tana kishi da yaran mamaciya kuma sannan tana azabtar da su
tana zaluma ce a yi ta zama da yin ishara izuwa zuwa kuma lallai ta ji tsoron Allah yaran nan Allah zai iya kai su wani matsayin da daga baya za su zo suna nadama ko za ka ƴaƴan kishi yanke ƴaƴan mijinki ne in dai har kina son mijinki kuma za ki so ƴaƴanka dai ma baki sani wakila ki rasu ki bar wa wasu wata ko kuma a sake ki ƴaƴankin ki bar wa wata ke ma da ki so ne a zo ana walakanta su ko wani abu ne shi ne kamar da aka ce Allah ta'ala ke tsare su Allah ne da faraku min khalqin zuriyatan khafu alaihi littaqullah saboda haka ka ji tsoro wata kila kai ma ka ke ma ki bar ƴaƴanki a wajen hannun wata a hannun wata ko a sake ki ko ki rasu ki bar su ke ma sai Allah ya jarrabe ki tunda kina barka son haka baraki so ya'yanki to la kanta bayan ki ba to karki wala kanta ya'yan wasu wanda mai irin wannan Allah bai jarabe ka. Za ki zama baki da wani kima ƴaƴan su wasu girma su daraja kuma baki da kima da daraja a wurin su. Zo ki tana da mu. Sun sani ba su manta ba yan. Ba a manta wannan. Sai so.
Amin kabin mai biyu yayi magana cewa gwamnati ce ta kawo kaya da misali kamar ko wani haka. Ya tambaya kyauta ne ko bashi da wani shugabanni da sai da ya amsa sannan ake masa bayani cewa ai bashi ne. Ya zo kuma ya bi shi da zai biya. Shi ne ya ce cewa shi kaɗan ƙasa ne kamar yana da haƙƙi a cikin mu. Ya ce yana iya ce mun na abin da kamar da ya biya ba.
To ai ya zama hayaniya kenan. Inda kowa zai iya ɗaukan kayan ƙasa saboda ɗan ƙasa ne ya ci, to me yasa su ɓarayin gwamnati take ganin laifin su? Ya ce wasu suna hawa jib suna waye-waye, to ai in ma sun hau ba da kuɗin halal ba ai haramun suka aikata. To kai ma ka yi ka zama irin su kenan, za ka zama mai aikata haramun. Shi dukiyar gwamnati ta talakawa ne, amma baya halatta su yi amfani da ita in an raba an ba su. Yasa ai su ma waɗannan shugabannin haƙƙin da ake ba su din na albashin su da allowance din su in su cikin allowance ko su ne estafa duk wannan halal ne ai, amma wanda za su iba da kansu ba kan tsarin ba to shine haramu. Don haka kai ma talaka da zaka je ka fasa rumbu na gwamnati ka je ka iba ko asusun gwamnati wuta balwa ne ka iba, haramu ne don kai ka bawa kanka ba baka akai ko da ko haƙƙinka ya fi abin da ka iba. Babban misali shine ganima. Manzala ta sama idan aka je ganima ba mai ɗaukan ganima sai an raba an ambashi. Duk wanda ya je ɗauki ganima ba a raba an bashi ba to sata yi. Shi yasa wani da aka zo aka ce ya yi shahada, manzala ta sama ce bai yi shahada ba yana wutawa. Aka je aka bincika sai aka samu ya sati a baya riga fa. Kuma da za a raba wato ainihin ganima abin da zai samu zai samu sai da wannan. Amma wannan ta kai shi wutan jiya na wata ana aka yi sadakin. To haka nan dukkan wanda aka bashi wani matsayi na gwamnati. Idan ya ɗau sama da abin da aka tsara za a bashi to sauran gululi ne sai ya zo da shi yana jiyawa tunda ba a riba an bashi. Kai ma talaka in ka je ka ɗauka na gwamnatin ba baka aka yi ba to kai ma ka ɗau wuta ne. So da haka idan aka baka kaya ya ce an kawo masa kaya ya tambaya bashi ne ko kyauta ne suka ce ba sani ba shikenan sai ya karɓa. Daga ba aka ce bashi ne ba kyauta ba ne to shine yanzu kuma yake magana da zai mayar ba akan mai ba za ka mayar ba. Sannan kuma idan kace ai kana da haƙƙi a ciki to dan uwanka fa da ba a bawa ba. Idan har na haƙƙin shi ma dan uwanka din da ka ɗauki wannan haƙƙi a matsayin haƙƙinka shi dan uwanka da ba a bashi ba shi ma yana da haƙƙi cikin abin da ka ɗauka. Ka ka zalunce shi ke. To da haka abin da aka riba aka baka ka tsaya a kansa wanda ba a baka ba ka tsaya. Amin.
Sa'idu ya ce a kan makallan shugaba ne yake da alamomi na siffofin munafiki guda uku. Duk ya gama haɗa su kana ya kira wannan shugaban da suna munafiki.
A'a ba gaba da gaba ka ce masa munafiki ba. Shi dai yana da ɗabi'u irin ta munafiki. Wannan siffofi guda uku an ambace su alamomi na munafiki. Ayatul munafiki salasa. Idza haddasa kazzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Alamomin munafiki guda uku ne. In yayi magana yayi ƙarya, idan yayi alƙawari ya saba, in an amince masa ya haɗinki. To galibi ko shugabanni in dai ba shugaban ba adali wani zaka same shi da wannan sikofi na munafurci. To amma munafurcin akwai babba ne akwai karami. Wannan karamin munafurci ne ba babba ba. Babban munafurci shine mutum ya koye kafurci a zuciyarsa ya bayyana da musulunci. A baki shi musulmi ne amma a zuciyarsa bai imani ba. Wannan sune munafukan da ake cewa innal munafiqina fi dharikil asfali minan nar. Sune dukkan sun fi kafurai kafurci. Amma wanda yake da wata ɗabi'a ta munafurci irin wannan ba wanda shirka bai shigo ciki ba da kafurci to za a ce yana da alamomi na munafurci. To da aka ya zama karamin munafurci. To ba buƙatar ka ce wani munafurci ne ko wani kaza kaza. A'a nasiha da a masa akan wannan ne. Kamar in aka zauna za a samu akwai wasu ɗan alamomin da kake ce da su. Don a ɗaya hadisin arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wama kana fihi qasratun minhunna kana fihi qasratun minan nifaq. إذا حدث كذب وإذا أهد غدرا وإذا أتمنى خانا وإذا قاسم فجر سيبو في غدا إمو تيني تارا سيحة سيبان تدسو يالما تيكي منافقي إينا دو تتبيع تيكي يالما إينا دو تتبيع تمنافقي تسوني وإنا غدا أكو دكارين غدا جيني كيري جيما دواني تيكي فاجر متين مغانا يكاري يال قوري سابا يأمين تيما تيكي أمانا كوكو ما إينا فتا دواني sai ya bin ya zage shi karamin zage shi ya zage shi babba kaga in ya abin nan in ya buge shi ya naushe shi shi kuma ya naushe shi ya hada da mari ko da harbi ko a je kotu ya dauko lauyoyin ta menene ya nemi sama da hakkinsa kaga duka wannan munafiki ne su kwace ta munafiki to amma ba wai babban munafiki da zai fidda mutum daga musulunci
na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam Alhaji Sani daga ina Me tambaya ka Alhaji Sani Ma'aikacin da aka bashi amanar to malam zai amsa maka insha Allah Tumalo ya amsa maka insha Allah. To mun gode. Assalamu alaikum. Na da muke magana. Na? Banji ba. Umar daga Naija, me tambayar ka? Malam zai amsa maka insha Allah. Kai muka lahu. Tambayar Umar daga sarkin fara da kuma tambayar dan uwa shi kuma daga wuri. Shi Umar yana cewa shugaban da ya ba da umarni a jiya ya sai aka ki. Kuma rashin shaƙin yin abin nan ya sa an cuci. Laifin wani ne. Laifin shi ne shi da ya ba da bayan koko laifin wanda aka ba umarni ya sa.
To ya ce fa shugaban ya ce a yi. Sai wance ke je sai zai zama laifin sa ai sai ya sauke wajibin sa in dai ba a gaban sa bane ka ce a je a yi kai kila ka dauka an yi ma sai wance ya je bai yi ba to ai wannan shine bamancin dan adam kenan da ubangiji subhanahu wataala idan adam ajizi ne ko dan da kai ba zaka ce je wani bai ce maka to sai tafi a madanya kuma bai yi ba to kai sai a kama ka da wannan laifin an ce ka umarci danka da sallah sai ka umarce shi sallah da ya fita kawai sai tafi an sai Allah ya kama ka cewa danka bai sallah ba to kaga in dai har ya ce a yi kuma wanda ya aka ce ne ya ki yayi kuma shi a batunsa an yi to ba da laifi amma in ya san ba a yi ba dole ya jarda da a yi ko ya sake ba wani umarni wannan ya share shi yayi kaga ya kauda shi daga wajen to wannan shi ne in ya yi sakaci ne to shi ne yana da laifi amma in bai sakaci ba wani ne zai ha'ince shi bai yi ba laifin yana kan wanda ya ha'ince shi.
Idan uwa daga yau yana cewa kuɗin da aka ba mutum na ofis sai ya ɗauka ya amfani da su ba duka kaɗi da ba me za a fassara shi da shi ya ci amana ko ya yi sata
a ya ci amana ne ai a hausance ne ake cewa sata ne me za a ce barayin gwamnati wani barawo ne wannan duk hausa ne kuma a hausa ana faɗan haka ba matsala ba ne don an faɗa amma a shari'ance ba a ce masa barawo don ba za a yanke masa hannu ba amana ya ce ha'inci sunansa shi barawo shine wanda zai je dauki a abu a hirji hirji kuma shine inda aka maka doka aka ce kar ka shiga sai ka je ka shiga ka dauko an killace shi to wannan shine barawo za a yanke masa hannu amma duk inda aka baka umarni za ka iya shiga sai ka dauka to ba a ce maka barawo yanzu mutumin da aka dora shi kan wata amana na wata ma'aikata sai zalunci sai ya ci amana ya dauki wani abu wannan za a ce ya ci amana ne mace a gidan mijinta tana shiga fito tana shiga ɗakin ta ba doka ɗakin ka sai dai ta saci ɗaki a abin nan kuɗi a ɗakin mijinta ba fa inda aka kulle ba tsakiyar ɗaki misali nake nufi ko kuma a fito ta je ta ɗauki abinci ko makamancin wannan dama tana shiga duk inda ba a sa faɗo an yi menene ba ɓallewa ta yi ba komai ba tana shiga ɗakin ta je ta ga abu ta ɗauka wa ya ɗauka ta ƙi ta faɗa ha'inci ne kai ka buɗe shago ka tsora yaro zai sai da kaya sai sayar sai ya ba da kuɗin ko ya ɗauki wani abun sayarwa misali a cikin shagon sai je koyi wannan ba za a yanke masa hannu ba farawa bane a shari'a mahaici sunan sa
to mai kin mace inda sai dauki abin da mai gidan ya koyi
in ya koyi ya kulle abun dama ba son ta gani ya mata doka to zai zama sata kai sata kenan amma inda ya mata bai mata ya mata idi tana iya shiga sai ta je ta dauka to wannan ba mu
matsala shin kan fanya IGT ta iba ta ga wani bikin
ba wani matsala wannan haji to kan nata ne dama su to saboda haka ba sata bane wannan hakinci ne
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Na wa alaikum
assalam,
gobe kai ne karshe?
Allah
ya kawo kai da mana idan kuka barka da
aiki.
Na magana. Ina magana da ku a
cikin. Ya gobe ku ne tambayar kan. Tambayar ta shi ne madan me ya matsayin da ba da kai gore da ta. To bada ziyarta muke. Tawalla. To saboda haka karka bata sadakanka da gori saboda haka ba a bada kyauta da sadaka da zakka duka ba a yin gori sai gori zaka bata ladanka gori kuma shine walakanci wato ka ba mutum ka ce ah ba don zakkan da na baka ba ma yanzu da wai san halin da kake ciki eh ni na baka zakka ma ka samu kadin kariga ko waye ka dai walakanta shi da sifan walakantawa haka to wannan baya halatta dan mutum yaka zai bata ladanka ko zakka ko sadaka
jama'a su kallon musarin mun kawo karshen wannan zama da muke yi na awali muna ba Allah ta'ala godiya wanda da yardar sa muka yi wannan zama na awali sannan muna godiya ga shi malam Sheikh Abubakar Mukhtar Yola wanda ya san hutun daga jihar Adamawa da zai musamman dan ya zo mana da wannan karatu Allah ta'ala ya saka mu a muna so da malam miki daya mana nasiha ta karshe a wannan zama sannan kuma ya hada da addu'a Allah ta'ala ya ba mu zaman lafiya a jihohin mu da kasan da ci
to alhamdulillah a wasiya ta karshe dai shine amfani ilimi shine aiki da shi
na'am
to wanda muka ji a karatun nan da kuma karatun sukan da ake a wannan gidan TV mai albarka na DITV Kaduna musamman ma wannan shirin zauren malamai ko majalisin malamai wanda ake yin sarana Alhamis Alhamis awa biyu zai to ma ne daga garuruwa daban-daban su yi nasiha kuma a yi buga waya a yi tambayoyi da dai wannan shirin yana da muhimmanci kwarai da gaske yana wasiƙi a ci gaba da sauraronsa kuma Allah ya saka wa su jagororin wannan gidan TV musamman shi da Abdulrahman da kuma wanda ke ɗaukar nauyin TV Allah ya saka musu da alkhairi da masu taimaka musu sannan kuma a addinin musulunci addini na aiki kuma yanzu muna fuskantar wata Ramadan so ya kamata mutum ya zage dantse ya yi shirin wata Ramadan din ya tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala ya kuma himmantu ya yi alfiyari safa wani ayyuka ya kamata ya yi domin ya samu tsira ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa in wata Ramadan ya shigo ana cewa mai neman alkhairi ka zo mai neman sharri ka koma baya ba watan ka bane sannan ana yanta mutane daga wuta a cikin wannan wata akwai ayyuka na alkhairi wanda Allah ta'ala ya ba da lada ne yawa a ciki wanda za su zama sauƙin tsira mutum gobe kiyama to kai kuɗai ya zama ka yi waɗannan ayyuka na alkhairi din kuma ka janyo ƴan uwanka su ma su zama masu ayyuka na alkhairi sannan kuma mawadata su taimakawa wanda suke da masu rauni masu ƙarfi su taimaka masu rauni dukkan waɗanda muka lissafa ma buƙatun nan suna buƙatar taimakonka kuma in ka taimake su ka taimaki kanka ne kuma za ka samu lada da albarka kai ma Allah yana azurta ka yana taimakonka da sauƙin taimakon da kake kamar yadda ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan ubangiji ta Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah Allah ya ƙara mana fahimtar addini Allah ya haɗa mu a aljanna gaba ɗaya ubangiji ta Allah ya tsare mu da tsarewarsa wannan fitin tuno da muke fama da su na rashin tsaro Allah subhanahu wataala ya kare mu da karewarsa ya kamata mutane su ji tsoron Allah su daina zubda jina ne mutane su daina kwace dukiyoyinsu kuma fatan Allah ya shirye su masu wannan aikin to kuma Allah ya kare mu da karewarsa Allah dai ya tsare wannan kasa ya nuna mana wannan abu ya zama tarihi kamar yadda da babu wannan cikin Allah ya dauke mana su gaba daya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqa wal-afaf wal-ghina Allahumma akfina bihalalika an haramika wa qina bifadlika an nasu'a اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت اللهم صرف عنا شر ما قضيت اللهم صرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
امين يا رب العالمين اما بالمعلم بسم دكتور هو شيء اللي كده وكان من كراتو اكون ماكو الله يساك امين يا اخي sai kuma abokan aiki da suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri da ƴan tawagan malam gaba ɗaya muna addu'a Allah ta'ala ya mai da kowa gidansa lafiya, shi ma mallam kamar yanda ya zo lafiya. Allah ta'ala muke roƙo ya mai da shi gidansa lafiya, cikin da yaransa lafiya. Kuma mun ci da karatu gobe tsakanin sallar magriba da isha'i a masallacin Sheikh Ja'far. Wannan karatu ya kunshi maza da mata insha Allah ta'ala. Wanda hada mu da ku bangaren talabijin shine Random, sai wanda hada mu da ku bangaren radio Abubakar MC Arewa, jami'in shirin Abdulmalik Baba Ahmad, duk a madadin su idan shirye-shirye da kuma gabatar a ƙarƙashin sashen al'amuran addini da musulunci na wannan gidan talabijin da kuma radio Abdulrahman Bashir Adam, muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدياء إيمانا وموعظة فبالجهالة قد طابت مساعينا من لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والريا فينا وينشر الهدياء إيمانا وموعظة فبالجهالة قد طابت متاعينا طابت مناقبنا وتوسع حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبد الطرمان وغسلينا طابت مناقبنا وتوزع حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ